بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودي أن تبت الآن لما توقف جنسرك مهل الشمقوة دقومي تيهد أما أولنا قريم البركة gari na ilimi birnin Zaria a wannan safiya ta ranar Lahadi a 20 ga watan Jumadal Akhir hijira 1443 wanda yazo daidai da 23 ga watan 1 miladiya 2022. Kamar yadda muka ji a gabatarwa, matashiyar maganar mu shine manhajin magabata wajen mu'amalantar fitina ko fitintinu. Na san cewa mu da muke rayuwa a wannan zamani baya buƙatar mana dogon shimfiɗa a kan cewa muna rayuwa cikin lokacin da fitintinu suka yi yawa. Bidiyoyi da shirka da saɓon Allah Maɗaukakin Sarki da bayyana ma saɓon da kira zuwa gare shi da zubar da jini da ma'ana cin mutunci na mata da na mutane da kwatan dukiya, wani abu ne da yake bayyananne a gare mu. Dama ya tabbata cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa yakunu baina yadayi sa'a ayyamun, za a samu su kwanaki gabanin alkiyama, yurfa'u fiha al-ilm, a waɗannan lokuta da za a samu gabanin alkiyama za a ɗauke ilimi. Wa yanziru fiha al-jahl, jahilci zai sauka, domin duk inda ilimi ya kau to jahilci ne yake mai gurin. Wa yakthuru fiha al-haraj, al-haraj zai yawa. Aka tambaye manzon Allah me al-haraj yace al-qatl al-qatl, kisa. A wata riwaya manzon Allah yace wanda ya kisa lamarin zai kai har wanda ya kisa bai san me yasa ya kashe wanda ya kashe ba, shi ma wanda aka kashe bai san me ya kashe shi ba. To na san baya buƙatar dogon bayani da irin wannan yanayi da abin da muke ciki. To tunda kuwa haka ne, wajibi ne akan malamai da ɗaliban ilimi su bayyana wa mutane manhaji na magabata wajen fuskantar irin waɗannan fitintunu, don dukkan musulmi ya zama ala basira, da abin da zai zo masa ya zama ya san yadda zai fuskanci shi, ya san yadda zai mu'amalanci shi. Kuma alhamdulillah mu musulmai mu ne muke da magabata waɗanda suke abin koyi a kowane lokaci a kowane zamani. Yana daga cikin ni'ima da Allah ya wa al'umman musulmi su ne suke da magabata wanda a ko'ina sun isa a yi alfahari da su kuma a faɗe su. Tarihin musulunci ba kamar yadda wasu suke faɗa ba ko suke rubutawa ko suke ɗauka, tarihin musulunci tarihi ne fariƙal, tarihi ne mai haske, tarihi ne mai daɗi mai kyau, wanda duk inda musulmi je zai iya ɗaga kai ya kalli wannan tarihi ya ce kuma zai koyi da shi. To don haka wannan lacca ta zama za ta yi magana kan manhaji na magabata. Hanyar magabata ba wata hanya ba ce daban, ita ce hanyar Alƙur'ani da Sunna. Allah Maɗaukakin Sarki ne yake cewa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin wallahi ma tawalla wa nusqihi jahannam wa sa'at masira, duk wanda ya saba wa manzo bayan shari'a ta bayyana gare shi ya bi wata hanya wanda ba ta mu'minai ba, Allah ya ce za mu jibinta masa abin da ya jibinta, sannan mu shigar da shi wutar jahannama makoma ta yi muni. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yana cewa wannan aya
tana gode cewa tafarkin magabata mu'minai shine dai tafarkin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta rabuwa ba yadda zai mutum ya ce ni ina kan tafarkin magabata ina kan tafarkin salaf kuma ya zama yana bin wani abu ko ma bayan alqur'ani da sunna sai dai in ba kan tafarkin yake ba ba yadda zai mutum ce ina kan alqur'ani da sunna kuma ya zama baya kan tafarkin magabata sai dai in ba alqur'ani da sunna yake bi ba dan haka amrani ne mutalazimani abuwa ne da suke hada da juna dan haka da kaga an ce manhajin magabata wajen mu'amalar fitina ma'ana yaya alqur'ani da sunna suka fuskantar da mu fuskanci fitintunu kalmar fitina asalin ta kalma ce ta larabci haka kalmar take a larabci alfitina tana cikin kalmomin da zamu ce kila yaran Hausa ya aro ta daga larabci ma'anar kalma a larabci a lugha ta larabci duk inda zaka wannan kalma ta alfitina to tana kiwayawa ne kan jarrabawa kan ma'ana kona abu a sanya abu a kona shi da wuta kan abin da ya shafi gwaji gwadawa ko kan abin da ya shafi ayi dalagin ta akan kafirci ko zalunci ko bata ko zulumi akan abin da take kiwayawa musamman waɗannan abubuwa guda biyu alif ilahu wal ihtibar gari ibn faris yana cewa alfa'u wattau wan nun arabin fa da ta da nun عقل صحيح يدل على الابتلاء على الابتلاء واختبار اصلن كلمه abin da take nuna kenan jarrabawa da gwadawa duka bayanan malaman lugha za ka akan wannan yake har ma daga cikin abin da suka fada suka ce fatantu zahaba bin nari fatantu zahaba bin nar yana nufin na sanya zinari a cikin wuta ta kone shi ta narkar da shi sai ce fatantu ma'ana ya fikine shi da wuta ya amfani da labarin ma'ana fi al-fitan wannan a lugha kenan wanda ba zan tsawaita akai ba mai san karin bayani ko malatafin lugha irin su lisan al-arab irin su mu'jam wa maqayid al-lugha da sauran bayanai da malamai suka yi akai akwai alaka tsakanin wannan ma'anar da ma'ana ta shari'a domin ita fitina a shari'a a addini idan ta zo to tana zuwa ne dan ta fidda mai kyau daga mara kyau dan ta da fitina ne ake tantance mu'mini mai gaskiya da mu'mini da wanda yake magariyaci ba kana Allahu liyazara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza alkhabith min at-tayyib to alkhabith mumuna da at-tayyib ba a gane shi ke fitina ta zo to kaga kenan ita fitina ita take zuwa ta kona ta gwada ta kone da shi kamar yadda wancan zinari aka fanya shi auta za ta kone da shi haka fitina za ta zo ta kone da shi ta fitar da mai kyau da mara kyau dan haka akwai alaka tsakanin ma'anar kalmar a shari'a da ma'anar ta a lugar larabci kalmar fitina da kalmomin da aka ciro da lafazan da aka ciro daga wannan kalmar ma'ana kamar da muka ce fa'un da ta'un da nunun to kalmomin da aka ciro daga wannan bangare ta maimaitu sun zo a cikin alqur'ani wajen guri 58 kuma ta zo da ma'ana ma'ana daban-daban daban-daban ya kai ma'ana 15 ko fiye da haka in ka duba nuzhatul ayun da sauran jaban malamai za ka fin yi bayanin haka misali lafazin fitina a cikin alqur'ani ya zo da ma'anar jarrabawa أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون الله يجي متاني سنة زتن ذاك آلي فنشي سنة إيماني فذا جربي سبا أنا اللبذين يفتنون يأذو دمعنا يختبرون جرباوا ولقد فتن الذين من قبلهم نما يأذو دمعنا جرباوا حكنا اللبذين فتنا أشكين القرآن يأذو دمعنا كنجي متاني لك تفكين الله idan aka kange mutane aka hana su mayar addini sai a kira wannan abin da fitina wa hazaruhum an iftinuka an ba'di ma anzalallah ka kiyaye kada su jar kada su jarrabe ka kada su mikine ka ma'ana kada su kange ka ga barin abin da Allah ya soka lafazin fitina yazo da ma'ana azaba Allah ya ce innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati fatanu ana ana nufin wanda suka fikini mu'minai ma'ana suka azabtar da su kuma labari yazo da ma'ana azab yazo da ma'ana shirka wa qafiluhum hatta la takuna fitna ku yaƙe su har ya zama babu fitina me fitina anan shirka ake nufi kamar yadda imam qamar yace ma'ana hatta la yakuna shirkun billah ku yaƙe su har ya zama babu shirka ga Allah madaukakin sarki labarin fitina yazo da ma'ana fadawa cikin sako fadawa cikin munafinci shi ma munafinci fitina ne kamar yadda Allah ya bamu labarin ranar tashi alkiyama mu'minai suna tafiya cikin haske tare da sauran munafikai a tare da su ana tafiya kullum sai haske ya dauke sai a waye gari munafikai haske ya dauke sai shiga cikin duhu to a lokacin za su kira mu'minai yunadunahum alam nakum ma'akum shi a duniya ba tare da ku muke ba muna sallah muna kaza muna tare da ku sai suka ce qalu bala suka ce haka ne muna tare walakinnakum fatantum anfusakum anan fatantum anfusakum ma'ana kun yi munafinci kun fada cikin sako wa tarabbtum wa ratabtum wa gharratkum al-amaniyyu hatta jaa amrulllah labadan fitina anan yazo a matsayin munafinci da sako yazo da ma'anar kafirci ko yin ridda bayan musulunci Allah yace falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna masu saba wa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su kiyaye kada fitina ta same su fitina nan suka ce shine yin ridda shine yin shirka yin kafirci to wannan kadan daga cikin ma'anonin kalmar a cikin alqur'ani haka nan ma a sunna ta zo da irin waɗannan ma'anoni ta zo a matsayin yaki ta zo a matsayin sabani da za a samu a tsakanin mutane ta zo a matsayin saba wa shugabanni al-khuruju 'an at-ta'a da ana kiran wannan fitina da sauran abin da yake kama da wannan to dan haka za mu gane shi lamarin fitina ana fassara shi ne a cikin alqur'ani da hadisi a gurgurdan siyakin da yazo ibn al-qayyim na cewa wa ammal fitnatu allati yudifuha Allah subhanahu ila nafsi lamarin fitina da Allah zai raba shi zuwa ga kanshi ko yudifuha rasuluhu ilai ko manzo Allah ya rabawa Allah wannan lamarin kamar fadin Allah in hiya kamar fadin annabi Musa in hiya illa fitnatuka kaga an raba fitina zuwa ga ubangiji Allah madaukakin sarki yace fatilka bi ma'nan akhar to wannan tana da wata ma'ana daban shine ma'anar jarrabawa tana zuwa da ma'anar jarraba kenan wanda Allah zai wa bayinsa ya jarraba su dan ma'ana ya fidda wadanda suke masu gaskiya da wanda ba masu gaskiya ba yace fa hadhihi launu wannan wani nau'i ne daban na fitina wa fitnatul mushrikina lawn fitinan mushrikai ita ma ta launi ne na fitina wa fitnatul mu'mini fi malihi wa waladihi wa jarihi lawnun akhar fitinan da mutum zai gaba da ita cikin dukiyarsa ko ƴaƴan shi ko makocinsa ita ma wani nau'i ne daban wal fitina allati yuqi'uha baina ahli al-islam fitinan da take faruwa tsakanin musulmai na fada da kisa da gaba da kiyayya ita ma fitina ce mai zaman ta daban da haka dai abinda nake so in faɗa mana anan ita fitina a shari'a fitina ce da tana da lau tana da yawa kalmar fitina a shari'a tana da ma'anoni da yawa da haka mu yanzu wace muke nufi a cikin wannan lacca muna nufin dukkan fitintunu muna nufin fitinar sako ina sako da sha'awa musamman a wannan zamani musamman kai zamanin da yanzu a wannan lokaci da mutum yana cikin gida amma banna da kira zuwa ga zanibi da bayyana shi zai same shi yana kan gadan shi in ka dau wannan waya ka buda in ba Allah ya sa ya kiyaye ka ba to ba abinda ba za ka gani ba na banna jiya da kai da kaffa kaffa inda za ka yi mu'amala da waɗannan gabaɓe na sadarwa to sai ka ga fitina a ciki sai ka ga banna kun ga fitina ce da muna cikin ta fitina wanda na faɗa ta kisa kashe mutane da ɗebe musu dukiya da yin fyaɗe wannan ita ma ga ta nan ta fankamu yanzu a wannan lokaci fitina ta shirka da bid'a za ka yi mamaki kusan har yanzu akwai wanda suke ganin cewa dan mai ahlus sunna kullum suke magana kan tauhidi kullum kowa a zuku kan tauhidi to za ka yi mamaki in ka ji wasu nau'i na shirka da ake yi a cikin mutane wanda a baya ma ba a yi su ko kwanan nan mun gama ana kilim na bidiyo da yawo na wasu mutane da suka kazi yara ga kabarukan shehunansu a Kano sun fito daga Ghana sai ka ziyara gurin kaburrukan shehunan su a Kano in ka ji addu'o'in da suke a gurin kwanan nan ba da jima ba shehu mun zo ka karbe mu alamun ce mana mu samu ana matacce magana mun zo ka karbe mu kalamun ce mana kai mana addu'a kai mana kaza me kun susi mai addu'a kamar yadda sunna ta koyi dan aka je ziyartar makabarta addu'a ke a yau shi suke nema suna kuma magana da shi kamar ga su gashi dan su a itikadin su zai yi waɗannan abubuwa din ko fa da koda yana da rai koda yana da rai akwai iyakejin taimakon da zai yi musu balantana kuma ya mutu mai rai akwai iya abin da zai maka baya halatta zuwa nake nan ganin zariya wani abu ya taso wanda ba mai kyau ba kun kwala wanda yake garin Kano magana ce zai a gaje ni kuma cikin hankali na da tunani na indai haka ban yi daidai ba sai dai in mutum firgice waye da rashin da tsoro yasa ya kira wani wanda baya nan wannan kaga wani amma a itikadi na in ce ai zai yi taimako na bare in kwala mai kira wannan ba daidai bane kana neman taimakon mutum cikin abin da zai iya yi kuma ya zama yana jin ka yana inda zai iya kama taimakon to wannan ba matacce suke kira to kuga kenan fitinar shirka da bid'a tana nan bid'o'i kuma fa hadith wala haraj in magana bid'o'i ne a wannan zamani to ka fada suna nan birjit fitinar sun fito ana ci canza musu launi da ƙara ma'ana kiran mutane zuwa kai yanzu an kai zamanin da mutane za su fito bid'a ce amma kowa san bid'a ce amma mutum sai yayi kokarin yayi mata ado da nafsi akwai bid'o'in da wayan mu aka fara su da wayan mu da yawan mu nan da muke nan duk mafi yawancin mu da muke nan mun san da maulidi ya zo ba a zabe ana yi ne a makarantar islamiya ko a tsoro ko a wani guri a hado ana a yi dan abin da za a watsi dukkanin manzalojin da aka fara kewayawa maulidi ya zo ran 12 ga wata ko ran 18 ga wata ko cikin rabiul awwal a fito ana kewaye gari ana kida ana rawa musu amma yanzu aka ji wani yana kawo wannan dalili abinda ba da wayanka aka fara amma yanzu wani ya zo kuma zai kawo karanto ma aya zai karanto ma hadisi ya ce abinda yake gwada kenan kun ga fitina ta bid'a tana nan a cikin mutane fitina ta sabani tsakanin musulmi da musulmi sabani tsakanin ahli sunna da ahli sunna gaba tsakanin musulmi da musulmi duk wannan nau'i ne na fitina ita ma tana nan a cikin al'ummar fitina ta kabilanci fada na kabilanci kullun a kashe mutane a zubar da jinin su ba dan komai ba dan bambancin kabila yana nan a cikin mutane to dan haka wannan lacca ta mu za ta yi magana duk waɗannan fitintunu yaya kamata musulmi ya yi mu'amala da su yaya kamata ya yi mu'amala da waɗannan fitintunu da farko dai a nasoshi da yawa sun zo a cikin alqur'ani da sunna da suke gwada mana mu kiyaye fitina mu kiyaye bada a cikin fitina Allah ya ce wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa'lamu anna Allaha shadidul iqab Allah ya ce ku kiyaye fitinar da ba za ta samu waɗanda suke zalunci a cikin ku su kadai ba ku ga nan jan kunne ne duk abin da zai zama fitina ne mu kiyaye shi kada ku bada a ciki shi yasa Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala da yazo tafsirin wannan aya ce yuhadziru ta'ala ibadahu almu'minin fitnatan Allah yana jan kunnan bayin sa mu'minai daga bada a cikin wata fitina ai ikhtibaran wa mihna shine jarrabawa da fitina ya ummu biha almusi wa ghayru fitina da zata zo ta hada ya ummu biha almusi wa ghayra da zata hada wanda yi da wanda bai yi ba la yaqusu biha ahl almaasi Allah baya kebanta wanda suke saban da wannan fitina din bal man bashara zamba wanda yayi zinubin da wanda bai yi ba to Allah ya ce biki yayi fada cikin wannan fitina kun ga jan kunne ne kuma ga koma cikin alqur'ani zamu ga inda Allah ya ce ya bani adama la yaftinannakum ash-shaytan kama akhraja abwaykum min al-jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima Allah ya ce ya ku mutane ya ku yayan adam la yaftinannakum ash-shaytan kada ku yadda ku bari shaytan ya fitine ku kun ga nan majan kunnan mu ake wato kada mu fada fitinar shaytan sawan fitina ce ta sako fitina ce ta shirka fitina ce ta bid'a fitina ce da shaytan zai zuga mutun ya ki sarri ko ya sada Allah ya ce kada shaytan ya dauke ku ya jefa ku irin wannan idan muka da sunna tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya umarci al'umma su nemi tsari daga fitina ko manzon Allah ya nemi tsari daga fitina manzon Allah yana cewa ta'awwazu billahi minal fitani ma zahara minha wa ma batan ku nemi tsarin Allah daga fitina wanda ta bayyana ko wanda take goye wannan hadisi yana cikin sahih muslim hadisi ne dogo manzon Allah ma yake yi addu'a ce Allah ina roƙonka gamuwa da kai idan ina mai shauki ba tare da wata cutarwa ba min ghairi darra mudirra ba tare da wata cuta mai cutarwa ba wala fitnatan mudilla ko fitna mai katarwa wannan hadisi yana cikin nasa'i da muslim na imamu ahmad da al-mustadrak na imamu al-hakim daga ammar ibn yasir shaikh al-albani ya inganta shi kuma wannan hadisi ma manzo Allah ne mai tsage yake daga fitina hadisin abi hurairah Allah ya kara masa yarda manzo Allah yana cewa satakunu fitanun fitintunu za su faru alqa'idu fiha khairun min alqa'im wanda yake zaune ya wanda yake tsiye fitina ta faru wanda ya mike tsiye yana kokarin yaje gare ta to na zaune ya bishi alqa'i walqa'imu fiha khairun min almashi wanda kuma ya tsaya yana shirin tafiya amma bai zauba to ya wanda yake tafiya a cikin ta alqa'i sai manzo Allah ce wal mashi fiha khairun min as-sa'i wanda yake tafiya a ciki to ya wanda shi kuma ya shiga ciki har yayi nisa yana gaggawa yana sauri wa man yushrib laha tastashribu manzo Allah ce duk wanda ya nemi fitina ya kwalla bare ya sa rai gare ta to sai ta hade shi wa man wajada malja'an aw ma'azan falyu'ud bihi manzo Allah ce in fitina ta zo duk wanda ya samu wata mafaka da gurin da zai koyi je koyi a gurin ga manzo Allah yana nuna mana malisanci fitina hadisi ne da Bukhari da Muslim suka fita الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى اذا بصر wannan hadisi yace wa fihi tahziru min alfitna cikin wannan hadisi akwai jan kunne daga bada cikin fitina wal hasu ala jinabi dukuli fiha da kwadaitarwa kan anisanci shiga fitina wa anna sharraha yakunu bisababi ta'alluqi biha kuma gurgudan sharrin fitina gurgudan da mutum ya shige ta to gurgudan da ita ma shi manzo Allah ya ce duk wanda ya kwalla fari ya shige ta to za ta hadi shi kenan mutum ya nisance ta to wannan kadan kenan daga cikin nasoshi da suke jan kunnan mu daga nisanta fitina da haka abinda nake so in faɗa a wannan gaban ka iya bakin kokarin ka nisanci fitina duk abinda fitina ne kamar yadda muka faɗa da girmanta ta sako ce ta kafirci ce ta munafinci ce ta faɗa ce ta gaba ce ta yaƙi ce ta cin mutunci ce kokari kauce mata kada mutum ya nemi fitina kuma kada mutum ya nemi sharri kuma kullum ya daga addu'a Allah ya raba shi da wannan fitina saboda me tana ke daga cikin munana abuwa da jaraba yanzu mutum ya kauce yanzu mutum ya fada cikin abinda ba zai iya fita ba wannan fitina kamar yadda muka yi bayani malamai na kasance gida biyu an dube mahallinta akwai fitina ke bantacciya ita ce fitinan mutum a cikin dukiyarsa da iyalin shi da ƴaƴan shi da sauransu ana jaraba da za a yi masa ko kuma abinda zai yi a cikin wanda ba daidai ba sai ya bata matar shi matar ta bata mijinta ta ya bata uban shi ba ya bata irin waɗannan abubuwan da yake faruwa dangane da mutum to sallah da azumi da sadaka da me yana kankare irin waɗannan akwai kuma fitinar da take hada kowa da kowa babba da yaro karami da babba mace da namiji wanda manzo Allah ya sifata ta allati tamuzu kamujil bahr wanda in tazo tana kumfa kamar kumfar teku kamar yanzu yanda irin fitintunin da muke ciki akwai kuma fitinoni na shubha da sha'awat fitinoni na shubha kamar yadda muke bayani a bata addini a sanya mutane shubha cikin addini akwai na sha'awa shine yadda mutum zai biya farkin shi ji lalaci to duk wannan nau'ika ne na fitina kamar yadda muka faɗa wannan al'umma kin a tarihin ta zaka ta gama da fitintunu tun daga kashe sayyidina Usman sayyidina Umar shine kofar da ta kare fitina bayan kashe shi to daga nan fitina ta bude ta shigo cikin wannan al'umma kashe sayyidina Usman in ka karanta zaka kana karanta zaka ga wani abu ne da yin baro mai tashin hankali shugaba kuma sahabi mai daraja mai girma ai mai tawaye a zo a same shi har gida a yanka shi a kashe shi to sayyidina Ali yanzu yana khalifa haka yayi cikin wadannan fitintunu yayi ta fama da kawarijawa a gebe guda kuma ga mutanen da yake tare da su kuma mutane ne masu wahalar sha'ani haka lamarin ya ci gaba yana towa al'umma ta fadi ta tashi ta fadi ta tashi har zuwa karshen daula da aka yi ta musulmi daula usmaniya daular turkawa ma'ana daular da mutanen turke suka kafa wanda ita ce karshen daula da ta fadi daga nan burka zama yanda muke ciki yanzu kowace kasa da tsarin ta da shugabancin da shugabancin ta duk da tarihi in ka bi za ka ga an samu kaskasuwa amma dai ana dan samun wani abu na khilafa yanzu in ka bi lokacin daula karshen daular abbasiyya shekara karni na 6 za ka tara akwai khalifa din duk da cewa bai da fawa amma dai Masar da Sham sauran garuruwan musulmi dai suna intibari dai khalifa ne koda ba shi ke juya kasashen ba to amma yanzu da tafiya kun ga yanzu yadda muke kowace kasa ga shin kan take ci to haka fitintunin suka yi ta tahowa kamar yadda dama manzo Allah ya faɗa za su faru kuma haka yake a shari'a da haka wannan fitintuno din fitintune ne da tsago kaunan wa shar'an kuma abinda manzo Allah ya faɗa ba makawa sai ya faru da haka ma yana cikin fa'idar irin waɗannan laccoci tunda dole abin sai ya faru to a faɗi mutum ya zai ya kare kanshi abubuwa guda 10 na tsaro zan ambata mana yadda mutum zai mu'amala da fitina ba wai dan ina nabi iya 10 bane kadai wanda Allah dan iya abinda na fahimta ina ganin su ne muhimmai kuma in mutum ya kula da su to duk fitina za ta zo ta wuce insha Allah ta'ala sai fitina mai cin jarraba yana kuma mai tsira daga wannan fitina abu na farko shine rike alqur'ani da sunna a zahiri da batini kar ku manta na ce mana fitina sako da bid'a da shirka duk fitina ne da haka ba mafi kariya daga fada fitina irin rike alqur'ani da sunna duk wanda ya rike su to ya kama hanyar tsira wanda kuma ya sake su ya bar koyarwa alqur'ani ya bar koyarwa sunna وبالتالي يا بركو يرو ما غباتا كينان تو wannan fitina zata cinye shi a kowane lokaci shi yasa hadithin irbad ibn sariya da Allah ya gaya wa sahabbai cuta kuma ya gaya musu maganin ta da Allah ya ce fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katira duk wanda ya rayu a cikin ku zai ga sabani mai yawa wanda fitina ne sabanin fitina ne yana cikin nau'i na fitina sabani sai manzo Allah ya ce fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin sai manzo Allah ya gaya musu to ga abin da za ku tsira ku riki sunnata tabarki na da tabarkin khalifobi na shiryayyu wannan shine manzo Allah ya gaya musu ma'ana magani wani zai ce me yasa ba ci alqur'ani ba saboda in aka umarce ka riki sunna iyana akai shiru to ana nufin da alqur'ani aka ce ka bi alqur'ani to ana nufin da sunna domin ba yadda zai ka bi dai ba tare da dai ba fa alaikum bi sunnati ku bi tabarki na ma'ana hada da alqur'ani da littafin Allah domin tare suke wala ne tafarraqa hatta yarida alayhi alhaw da haka manzo Allah ya ce ku rike wannan shine zai kare ku daga waccan fitina din sannan manzo Allah ya ce musu kuma ya zama suna da as-sam'u wat-ta'a ji da biyayya bayan tsoron Allah ya zama akwai ji da biyayya as-sam'u ji ma'ana ka ji abinda Allah ya faɗa ka ji abinda manzo Allah ya faɗa wata'a kai da'a ka ji abinda shugabanni suke umarni da shi wanda bai saba Allah ba kai da'a sannan da nisan tambaye sai ce wa iyyaku wa muhdathatil umur duk da cin hadisin manzo Allah ce ku nisanci kirkirarrun abubuwa ashe babban garkuwa daga fitina shine rike alqur'ani da sunna shi yasa wannan ka'ida ce ku lura ko ina duk irin fitintunan da za su taso inde mu tirki alqur'ani da sunna to za ka same shi Allah ya dawo mun mai da nufi kuma za ka same shi fitinar ta zo ta wuce ba tare da tafi da imanin shi ko ayyukan shi ko wani abu ba yana nan a inda yake saboda bai harki alqur'ani da sunna da in ba ka riki alqur'ani da sunna ba to yanzu fitinar ta yi abin da za ta yi muna da manyan misalai a rayuwar mu da muke ta yayo kashi Malam Ja'far rahimahullahu ta'ala Sheikh Muhammad Awwal Albani na Zaria wadannan malamai guda biyu da aka ce su a mabambantan lokuta in ba dan koyarwa alqur'ani da sunna da malaman mu suka dage suka tsaya akai ba ila da yanzu cikin yaki yake a wannan garuruwa domin hankalin mabiya da yawa daga mutane ya bace a lokacin kuma kowa da inda yake kai hari kowa da inda yake tunani wani yana tunanin wancan ne wani yana tunanin wadancan ne wani yana tuna amma huduba karantarwa bayani jan hankali na malamai sai sanya aka kawo matakin da ake yau to me ya haska wannan komawa tarihi lokacin da manzo Allah ya bar duniya ai ba karaman tashi hankali sahabbai suka shiga ba amma da me sai Sayyidina Abubakar ya kwantar musu da hankali alqur'ani alqur'ani to haka shi kuma mu'mini yake da an tuna masa Allah da manzo Allah sai ya dawo innal ladhina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru amma sai wanda yake yayi dokokin Allah sai wanda yake jin tsoron Allah da an ce Allah ya ce manzo Allah ya ce to sai sai kasa to babban kariya daga fitina shine rike alquran da sunna imamu zuhri sai daga cikin manyan malamai tabi'i yana cewa kana man mazamin ulama'ina malaman da suka gabata daga cikin malaman yace yaquluna suna cewa alayki samu bi sunnati najatun rike sunna komawa kai garkuwa da sunna tsirani wannan imamu darim ya kai cikin as-sunan da imamu lalakai cikin sharh usuli i'tiqadi ahli sunna imam malik rahimahullahu ta'ala yana cewa as-sunnatu safinatu nuhin sunna jirgin annabi nuhu ne man rakibaha naja duk wanda ya hauta ya tsira duk wanda ya hauta jirgin annabi nuhu kamar da alqur'ani ya gaya mana ya tsira wa man takhallafa anha ghariq duk wanda yake hawa jirgin sunna ko wannan ya dinki imam al-harawi ya kawo wannan bayani cikin zammul kalam ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala da yazo na magana fitina ta shubha ta akawo mutum wani abu har gitsami addini sai ya ce wala yunji min hadhihi al-fitnati illa tajridu ittiba'ir rasul ba abinda zai tsira kan mutum daga wannan fitina sai tsantsanta biyayya ga manzon Allah wa tahkimihi fi jid'i dinihi wa jilli wa tahkimuhu fi dukki dinihi wa jalli ta hukunta manzo Allah cikin komai na addini yace na zahiri da na batini na aqida da na ayyuka na shari'a da sauransu fa yatalaqa anhu haqaiqal iman musulmi ya samu haqiqanin imani daga manzon Allah wa shara'i'al islam ya koyi ayyukan musulunci daga manzon Allah wa ma yufituhu lillahi min as-sibat ya karbi abinda manzon Allah ya tabbatarwa da Allah na sibobi da ayyuka da sunayi da abinda manzon Allah ya kore ya koya daga manzon Allah yadda wajibcin sallah yake da lokutanta da adadinta da abinda ake ba zakka da wanda ya cancanta a ba zakka ya koyi yadda ake alwala wajibcin alwala da wankan janaba da azumin watan ramadan fala yaj'aluhu rasulan fi shay'in duna shay musulmi na kware baya sa manzon Allah ya zama manzo a wani abu banda wani abu komai manzon Allah ne a gaba je ibn al-qayyim yace bal huwa rasulun fi kulli shay'in tahtaju ilayhi al-umma duk abinda al-umma take bukata to manzo Allah shine manzo a ciki dan haka musulmi a komai kana sa manzo Allah a gaba yake cewa fil ilmi wal amal a ilmi da aiki la yatalaqa illa anhu baya karba komai sai daga manzo Allah wala yu'khadhu illa minhu ba karba komai sai daga manzo Allah sai yace fal huda kulluhu da'irun ala aqwalihi wa aqalihi shiriya gaba dai tana cikin ayyukan manzo Allah da maganganun manzo Allah yace wa kullu ma kharaja anha fa huwa dalal duk abin da ya fita daga ayyukan manzo Allah bata ne fa idza aqada qalbuhu ala zalik in ba wa ya kudirce wannan wa a'rada ma siwahu ya ma'ana kawar da kai daga duk abin da ba manzo Allah ya zo da shi ba ya kudirce wa duk abin da manzo Allah ya zo da shi shine shiriya kuma komai zai yi da manzo Allah ya zai bar abinda manzon Allah ya bari idan ya kudince wannan ya tabi akan wannan yace wa wazanahu bima jaa bihi ar-rasul idan aiki yazo yana auna shi da abinda manzon Allah ya zo da shi fa in wafaqahu qabila in ya dace da abinda manzon Allah ya zo yana karba yi la li kauni zalika al-qa'ila qala ba wai dan wani ya faɗa ba a'a saboda manzon Allah ya ce ai yace idan kuma abin ya saba da manzon Allah yana bari koda wai ya faɗa yace to fa hadha alladhi yunjihi min fitnati shubha wannan da zai tsira da bawa daga bada cikin shubha wa in fatahu zalika asabahu min fitnatiha bihasabi ma fatahu minha minhu shi in bawa kuma ya bar wannan gurgure da karke sunna gurgure da zaka kira daga fitina gurgure da kai saka ci da ita gurgure da fitina za ta afka maka to wannan abu na farko kenan mai matukar muhimmanci dan haka anan za mu gane ashe wajibi ba za mu samu tsira daga fada fitina ba sai muna lazimtar malamai da gurin karatu shi yasa ko yanzu a rayuwarka kalla mutumin da yake zuwa karatu yana jin karatuka yana lazimtar malamai zaka ga lamarin shi ya bi zama daidai fiye da wanda baya zuwa ko ke ma ki lura ango ku duk wanda take zuwa makaranta tana karanta hadisi tana zaga lamarin ta ba zama daidai da wanda ko da ta karkace akwai abin da za a faɗa mata dawo kan turba dan wanda ya san Allah shi fi kowa tsoron Allah in kaga mutun yana sabawa Allah yana abin da ya ga dama bai san Allah ba ko ya ce ya san Allah kai ya yi shi sa manzo Allah ya ga sahabbai inni la ataqakum wa akhshakum lillah dan annaba sun bi kowa sanin Allah da aka kafi kowa tsoran Allah bulara abdullahi dan mas'ud ya daga zai da ke wani bawa sai ji a bayan shi ana cewa ka sani ya kai dan abdan mas'ud Allah ya fi iko akan kafe da yanda yake da iko kan wannan bawa ina ji ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bana manzon Allah ya tana masa da cewa gashi yanzu ga bawan kuma bawan shi ne kuma ga bulala gashi ya daga zai da ka ce to ikon Allah akan ka ya bar wanda kake da shi akan wannan to wanda yasan Allah ya kowa tsoron Allah shi yasa da an ce Allah din sai ya bari domin wanda bai san Allah bane yake tunanin ne sai yake amma wanda yasan Allah ya san cewa manzo Allah ya ce mutuwa tana kusa da ɗayan ku biyar hancin takalmin shi kuma Allah komai da ka gani na rayuwar nan Allah yana yi amfani da shi ya sarrafa shi zama runduna ai yanzu muna ji akwai gurin da iska ce take kashe ko kwanan nan America akwai jihohin da iska ta lalata su akwai inda wuta akwai inda ma'ana walqiya akwai inda kaza to dan haka mutum in yayi wa kansa garkuwa da alqur'ani da sunna to duk abin da yazo da an tunatar da shi ma sai da hayyace shi abu na biyu iqamatu shari'ati al-amr bil ma'ruf wal nahyi 'anil munkar tsayar da umarni da aiki da kyakkyawa tsayar da umarni da kyakkyawan aiki da hana mummuna a samu wannan a cikin al'umma yana kare al'umma daga fada a cikin fitina in akwai wanda a cikin al'umma yana kare al'umma daga fada a cikin fitina Allah ya ce wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar Allah ya ce a samu al'umma daga cikin ku suna kiran mutane zuwa ga al-khair suna umarni da al-khair suna hana munkari wani zai ce to ya za ai yanzu akwai masu wa'azin amma ana kaza to kuma kaddara in ba masu wa'azin in ka dauko fitinar da za ta faru in ba masu wa'azin to wannan da take faruwa da masu wa'azin to ka dance akan in ba masu wa'azin kuma wa'azin shi ya hana da yawa daga abuwa su faru da yawa malami dai sai daidaita al'umma gaba daya shi yasa malami ya mutu al'umma ce ta mutu in malami dai ya mutu al'umma ce ta mutu dan saboda shi dai yake jan al'umma yana mata jagora mutanen da ya tsare daga fadawa cikin banna ba kadan bane to da haka kuma wannan umarni da ke kawo aiki din shi yasa ake zama lafiya shi yasa kamar yadda yazo hadisi manzo Allah ya ce misalin masu fadawa zunubi da waɗanda ba sa yi kamar mutane ne a cikin jirgin ruwa jirgin ruwan yana da hawa biyu ɗaya sama ɗaya kasa wasu mutanen suna sama a cikin jirgin ruwan wasu suna kasa sai zama na kasa in za su yi amfani da ruwa sai sun hau sama sai suke damun na sama sai na kasan kace tunda muna damun ku bari mu huda jirgin ta kasa ruwan ya shigo mana mu dinga amfani da shi ta nan sai manzo Allah ya ce in suka kama hannun suka hana su tsira gaba daya in suka kyale suka ce ku yi abin da kuka dama sun halaka gaba daya to haka umarni da ke tawon aiki yake idan aka tsaya ana yi to al'umma gaba daya ake cita idan aka daina yi to al'umma ce gaba daya za ta nufi shi yasa hikimar da yasa a shari'a hatta kifi a kasar ruwa yana addu'a ga mai koyar da alkhairi domin ya ma'ana taimaka wajen al'ummar ta rayu ta zauna a samu alkhairi a bayan kasa to wannan yana da matukar muhimmanci hadisi Abu Sa'id al-Khudri manzo Allah ya ce man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wanda ya ga abin ki a cikin ku ya canza shi da hannun shi ana abin da yake da iko da zai iya hanawa da hannu ya hana kamar a gidan shi kamar shugaba a gurin da yake shugabanci fa in lam yastati fa bi lisani in ba zai iya ba ya hana da baki ba zai iya sa hannu ya hana ba amma zai iya fada zai iya bayani yayi sai manzo Allah ya ce fa in lam yastati in ba zai iya bi qalbihi da zuciyar shi ya yadda abun munkari ne kuma ya ki abun a zuciyar shi to in yayi wannan shine mataki na karshe bayan wannan ba da matakin kimani inda yaga ana sako ga mutum bai bai ji zafin abin a zuciyar shi ba gashi yaga ana saban amma hankalin shi akwai shi to ba magana imani wannan hadisi yana cikin sahih muslim raka wannan al'amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar kariya ne daga fadawa cikin fitina yana kare al'umma daga fada cikin fitintunu abu na uku al-iltifat hawla al-ulama'i ar-rabbaniyyin kewaye malamai na Allah zama da su sauraron su jin abin da suke fada da yin aiki da abin da suke karantarwa musamman ma lokacin fitina musamman ma lokacin fitina malamai su ne idan al-umma al-hasan al-basri yana cewa al-fitnatu idha aqbalat arafaha kullu 'alim idan fitina in ta doso to duk wani malami zai gane ta da ta to zai gano fitina ce ga fitina nan na duwa shi yasa zai ta cewa ahir a kiyaya muna iya cewa lokacin da malam Ja'far yake ta jan kunne akan ƴan boko haram yake ta taziri akan aqidun yana nuna cewa aqidu ne ba masu kyau ba saboda abinda ita fitina in ta to malami ne yake gane ta wa idza adbarat amma in ta zo ta baro arabaha kulli jahil to kowai kowa ma sai gane fitina ce amma kafin ta baro ba kowa yake gane amma wa yake gane amma da shi zai ta jan kunne kar ku yi kaza imam abubakar al-ajurri cikin littafin sa akhlaqul ulama yana fadar yadda malamai suke yace meye zatanku ga hanyar da take akwai cututtuka masu yawa a cikinta ko mutane za su bi wannan hanya cikin dare in ba haske me zai faru za su dan muke su fada cikin duhu yace sai Allah ya ka musu haske ya dinga haskaka musu wannan hanyar sai suka bi hanyar cikin aminci da lafiya sannan wasu mutane suka zo su ma kuma dole sai sun bi wannan hanyar yace amma sun shiga hanyar tana tafiya sai hasken ya bice sai suka zama cikin duhu to me yake san zai faru da su ce to haka malamai suke a cikin mutane la ya'lamu katirun minan nasi kayfa ada'u al-fara'id da yawa mutane ba san ya za su yi farilla ba ba san ya za su yi sanci haramun ba ba san ya za su bautawa Allah ba duk ba za su san wannan sai da malamai haka malamai su ne idan ba malamai to an fada cikin su fa idza mata al-ulama'u tahayyara an-nasu yace in malamai suka mutu sai mutane su rude ودرس العلم بموتهم علم يموت لموت ومالمي وظهر الجهل في جاهل شيء بينا مالمي سوسكي غانا مصلحة دا مصلحة وانا ديوا ايو اتكي وانا الى اتكي وكنا كنا مصلحة لك اتكي تعلمي علمي مصمو اللي اتكي بارا كراتو سيو جينا غانا اي اكي مصلحة انا شما زي شيء كذا مصلحة ني كذا مصلحة ني وانا ابني ميجر ما مالمي لسكي اي غانا وانا دا كذا شيء كذا اكي فناني كذا اكي جالاني كربوي كذا kar ku shiga kaza to wannan yana cikin abin da yake kare mutum daga fada daga fitina shi yasa karka yadda baka da alaka da malamai masu karantar da addini masu karantar da sunna ko ba za ka je gurin su kai karatu ba lazimci karatukan su kana saurari zai ta haska maka yadda za ka gudanar da rayuwarka in ba wannan to za ka samu kanka cikin fitina fitina ta zo yawanci wanda yake suke karkacewa a aqida da tabarki da mai rashin malamai inda malami ba zai baka kai wannan ba to daga cikin abin da zai kare mutum daga fadawa cikin fitina shine ya zama yana tare da malamai masu karantar da addini masu tsoron Allah sai su nuna masa abin da yake na gaskiya in fitina ta zo da ta hango zai za su ce masa wannan fitina ce karka shiga wannan abin kamar yanzu yadda malaman muke ta gargada mu irin wanda suka zo yanzu suka fara zagin malamai da sunan wani dan bid'a ne wani baya kan manhajin talab wani ba talabi bane wani kaza da kaza mutum zai shekara 20 30 yana karantar da addini wani tun gabanin a haife su wani ma tun gabanin ma mahaifin su ya aure yake karantar da addini amma shi yau ya taso ko ba karatu ba abin bakin ciki amma zai kama sunan wannan malamin kai tsaye ce dan bid'a ne kuni sanke shi me ya bid'a sai kama wata juz'iyya wani abu dan kadan wanda bai kai ya kawo abin da abu ta ga wannan ba sai ce ma kani zan ce dan bid'a shi yasa ko manyan malaman mu da suka gabata irin Sheikh Abdulaziz bin Abdullah bin Baz irin Sheikh Albani irin Sheikh Uthaymeen kullum in suna matasa nasiha abin da suke cewa ku kula da malaman ku ku saurari malaman ku saboda malami shi zai dora ka kan turbar da zaka yi
amma yanzu abin takeici sai ga mutum kwanan nan yazo amma zo yace ai duk wani invidia duk wani mabannata ne duk wani kaza da kaza ne in ka tambaye shi dalili sai ka ji ya kawo abin da fahimtar sa ma bai gama yi ba yanzu na ta magana ai malaman mu suna muwazana ai muwazana bid'a ce basu ma fahimci akan me ake magana muwazana ita matsalar muwazanan ba in ka bibiye su duka sai ga fahimce ta ba inda malamai suke magana ba a muwazana ana maganar wajen tahziri ga dan bid'a ba maganar malamin sunna ba in malamin sunna yayi kuskure ba haka suke masa ba ai mun ga a junan su Sheikh Albani da Sheikh Usaimin da Sheikh bin Baz da sauran manyan malamai ai suna yin kuskure ba ma akume bane amma ina inda suka taba ganin cewa Sheikh Usaimin yazo yayi kwande mai din Ibn Baz ko yayi kwande mai din Albani gaba daya ce saboda ba a muwazana a in yazo zai yabe shi faɗa alkhairin shi muwazana ana magana kan mubtadi'i wanda yake mabandaci mai yada banna to in kazo zaka bada bannan shi ba bukatar sai ka yabe shi amma ba kan malamin da yake karantar da sunna ba to irin wannan yana nan da dama abu na hudu hakuri abinda zai kare ka daga fitina hakuri Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ta'inu bis-sabri was-salah ya ku wadanda kuke imani ku nemi taimakon Allah ta hanyar hakuri da sallah inna Allaha ma'a as-sabirin wannan gurin Allah ya ce wa bashirin as-sabirin alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Allah ya ce kai masu hakuri bishama wanda in musiba ta same su ce inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kaga anan Allah ya hada fitina da hakuri a wani gurin yayi bayanin fitina kuma yayi bayanin hakuri summa inna rabbaka lilladheena haajaru Allah ya ce min ba'di ma futinu wadanda suke hijira bayan an fitine su sai Allah ya ce summa jahadu wa sabaru suke jihadi suke kokari suke hakuri inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim kaga sai da akai magana hakuri wanda rashin hakuri da yawa shi yake jefa wasu cikin fitina hadisin Abu Dharr yace manzo Allah yace mai ya Abu Dharr yace qultu labbayka ya rasulullah wa sa'alayka kina amsa maka ya rasulullah yace sai manzo Allah yace kaifa anta idza asaba an-nasa mautun yakunu al-baytu fihi bil-wasifi manzo Allah yace ya kai Abu Dharr ya halinka zai kasance in mutuwa ta samu mutane ma'ana musiba ta zo akai ta kashe mutane har aka wayi bari aka wayi gari yakunu al-baytu fihi bil-wasif inda ma za abin ne mutum sai an tsaya sai an biya ba gurin da za abin ne saboda yawan wanda suka mutu ko irin azu a kashe mutane din nan binne sai zama wahala kamar yadda malamai suka fassara cewa wannan yana nuna fitinar za ta yi yawa matattu su yawa har a wayi gari inda za abin ne mutum saboda karancin guri sai an tsaya manzo Allah ya ce Abu Dharr ya za ka kasance in ka samu ganka irin wannan yanayi qultu Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzon sa suka sani. Aw qala ma khara Allahu li wa rasuluhu. Ko kuma yace abinda Allah da manzon suka zaba. Ci zan yi. Sai manzo Allah ya ce alayka bis-sabri. Kayi hakuri. A wata ruwaya ce tasbir, kayi hakuri. Kar ka wuce iyakokin Allah, kayi hakuri. Wannan hadisi Imam Ahmad da Abu Dawud suka rawaito shi. Imam Al-Albani ya ce hadisi ne sahihi. Hadisin Anas bin Malik manzo Allah ya ce yati alannas zamanun zamani zai zo mutane as-sabiru fihim ala dinihi kalqabil ala al-jabr wanda zai hakuri kan addinin sa kamar wanda ya rike kamar mai rike garwashin mutane imamu sibi ya ce abinda ake nufi kamar yadda wanda ya jimke garwashin wuta baya iya hakuri ya rike saboda yana kona masa hannu to haka mai addini a lokacin ba kowa zai iya hakuri ya rike addini ba saboda ya rubo fasikai da fajirai da zinubi yadda wancan mai rike garwashi baya iya yi to haka mai addini ba kowa zai iya hakuri ya rike ba dan haka hakuri yana cire yana zama garkuwa daga fadawa fitina kun ga yanzu akwai wanda ko wannan abin da ya faru a Kano a satin da ya wuce na kashe yarinya ɗaliba daga wani malaminta hirar da ake da shi rashin hakuri shi bai da shi yana nema kudi yake so yi kaza sai shi dan ya iza shi hakuri da haka anan da manzo Allah ya ce hakuri ma'ana kai hakuri a duk yanayin karka yadda ka shiga fitinar da yawa yanzu da suke shiga wannan fitina ta garkuwa da mutane da kisa da menene rashin hakuri shi ba zai hakuri ba wani ma zai yana da sana'a amma shi yana tunanin ya zai samu da yawa a lokaci guda sai rashin hakuri sai ya iza shi shikenan sai ya manta da duk abin da Allah ya yi na ni'imomi da jin daɗi da halin da yake ciki abu na biyar tabbatarwa da bin kwakwafi at-tasabbutu fil akhbar واجتناب العجلة إلا باري يضمك ككي قدقاوة يبن تكيك تبتر باقومي ذاك يا مكا بك يالا ليوا بتنتون سنة يا أقوى تهنجر يالا قريعة ونزي شغينا تكين جدا قوينا وقوبر جدا زي أو فيسبوك سير متكريعة يلقوه تنا يقول أي قامت علينا أنكشي سو أقول دقاقا وكين سنة كرسي يالا wancan ya gani bai bincika bai ya yada wancan ya yada sai bincika ta yada cikin mutane sai ne sai ina ta labaran ƙarya ba binciki Allah madaukakin sarki ce in ja akum fasikum bi naba in fata bayyana dan haka in labari zo maka bididdigi kakai saurin yadawa kar kai saurin yadawa dan haka mu kiyaye yawan yada saurin yada abu ba alkhairi bane musamman labarin da yake yana dauke da fitina da shuhada da mina addini kin alkhairi ne ma da sauki amma ya da labari na sharri yanzu sau nawa ana cewa da ya mutu sai bayan kwana biyu sai yi rarin ci ina nan da raina amma da aka yi labarin da ya karade ko ina wannan ya dauka wancan ya dauka wancan ya dauka to haka kuma wani abu ne na banna haka shi ma za a yi tai dan Aisha tana cewa manzon Allah yana cewa innar rifqa la yaqumu fi shay'in illa zana bi sannan sannu da hakuri baya zama cikin komai ba ce fiyawa abu ado wala yunzu min shay'in illa shan duk abinda babu tausayawa babu bi a hankali to wannan abin sai ya zama mummuna Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi Abu bin Jiyar yana cewa na tambaye shi fiyawa da sauri nace ya Aba Abdullah inna an-nasa qad aktharu fil mahdi mutane na taya maganar mahdi mahdi fa ma taqulu fi me za ka ga yawa قال ان مر على بابك يجي ان ما دغه لوچي ta kobar ginanka wala takum minhu fi shay'in hatta yajtami' an-nasu alayhi karkai gaggawa kaje ka shiga ka bari sai mutane an yi ijma'i cewa shine ma'adin kun san yanzu da yawa mutane na bacewa saboda gaggawa da wani ya fito da wata yan fikira wani tunani kullum da wani yaje ai gaskiya yake bai sai ya fada ya mishi wance ce alani ko abin da yake kabanna ne to karka bi sai kaga annas anan da yake nibi mutane masu hankali malamai sai sun hada kan ijma'i cewa wannan abin gaskiya ne sai sa malaman mu bana mantawa daga cikin abinda malaman mu suke gaya mana yana daga cikin abinda bazan manta ba kuma har gobe ina aiki da shi suka ce in ka karanta wata mas'ala daga ka ta saba da abinda mutane suke kai kakai gaggawa fitowa ka bana sake koma ka karanta nemi malamin ka nemi abokin karatun ka ne ku ta tattaunawa kafin ka zo ka karantar da ita ka tabbata ka bayyace ta haka to in kai wannan insha Allah ta'ala zaka dinga kare kanka daga fadawa cikin kuskure daga fada cikin bata domin kafin kai abu wani abu ba daidai za ka karanta ba kuskure za ka karanta to kana fitowa kana yadawa to shikenan kuma ka yada banna amma in ka tuntuba ya kaza yake ya kaza yake ya ka to amma mu za ga babu wannan a dewa daga cikin mutanen wannan gaggawar abun bakin ciki har cikin daliban ilimi musamman yanzu da aka samu wannan social media sai mu je zauna a soran gidansu a gidan shi a ɗakin matar shi sai ya kafa waya shi zai ba da ilimi sai abin da ya ga dama ya faɗa kuma ya san bai sani ba shi sa kullun ina mamakin wanda komai yana da tacewa a ciki in ka ga mutum komai yana da tacewa a ciki akwai matsala ba abinda ba bangaren ka bane amma ga mutum in siyasa ta zo shine a gaba in harkar tsaro shine a gaba idan ma'ana wani abu ya zo na zamantakewa shine a gaba idan harkar lafiya ta zo shine a gaba idan kaza shi komai wannan akwai matsala akwai matsala ana son mutum ya zama yana da ta'anni yana bi sai ka samu malamai sai ka samu malami ya shekara yana bin matsala yana neman bayani akan ta yana karantawa sai shekaru amma malamai yanzu in ban manta ba Imam Qarazi shekara 8 yana bibiyar mas'alar bambanci tsakanin ash-shahadatu wa riwaya yana ta kokari ya ga ya fahimce karanta nan ya karanta nan Abdullah ibn Mas'ud yana cewa innaha satakunu hanatu za a samu kurakurai da banna wa umurun mushabbihat da al'amara masu rikitarwa fa alayka bitu'da ka bi asannu sanu fa taqulu tabi'an fil khairi خير من ان تكون راسا في الشر كزما ما يبي اشن الخير يافي كان كزما كاني اوغا كان جان متاني كزما جيلا اشن الخير يافي كان كزما شغبا اشن شر حذيفة اليماني رحمه الله تعالى ورضي عنه ده يا امبتي فتنه فيتي تشبه مقبله تنا يو متاني جزو تنا زوا با ديدي با اذا تفسكنتو سي تزو دو تا كما با اندي غاني فتنه تي sai ce wato bayyana mudbiratan amma in ta bada ba sai kowa ya gane fitina ce amma barkon da tazo to wannan wannan kuskuren da yawa daga cikin dalibin ta wasu ma suka fada boko haram in da barko barkon nan irin na barko barkon nan sun dauka addini ne sun dauka gaskiya ne sai suka bar malaman sai suka tafi zuwa ga wani abin da aka tana ganin shi ne daidai da aka abin ya zo sai suka bi sai da yanzu ya bada baya kowa ya gane cewa ashe ba gaskiya bane abu na shida kiyaye harshe wannan harshe da muka gani wajabcin kiyaye shi yana ƙara wajaba lokacin fitina domin zai iya zama shine makamashin da zai rura ta da ka gargwadon yadda mutum ya kiyaye harshen shi gargwadon yadda ya kiyaye fadawa fitina ko ya jefa suna cewa abin takeici sai ga wani bai shiga fitina da hannunsa ba amma ya shiga da harshen shi to baka zama kari sanci fitina sai in ka ne sanci ta da hannunka da harshen ka gaba daya da haka wanda daga cikin magabata yake cewa wajadtu al-uzla fil lisan ke ban cewa da lisan da mutane ce ni na ma zamu a harshe ba a jiki ba a harshe ake yin uzla ko magibi ba na mutum zan ba zai yi magana ba sai abinda yake da tabbas kuma abinda yake gaskiya ba komai zai yada ba dauke magana da aka faɗa ta kai zuwa ga zubar da jini lauce maganar ta jawo aka zuba aka ci mutuncin mutane aka bata mata lauce maganar da ta kai aka ɗebe dukiya aka kama mutane lauce maganar da ta kai aka kafirta mutane shi kuma kafirci mabudi ne da zubar da jini kalma guda sai ta kai ayi wannan kuma wannan tana ɗaya daga cikin abin da suke sabbin fitina sakin harshe waɗancan da ne ishara gare su amma baki sai ga mutum ya zo ya rubuta a Facebook malam wani habibi mumuna ne a lisanci shi haka zai idlaki wannan kalmar akan malami mai karantarwa kai da ganin wannan ka san fitina fitina shi yasa Ibn Qayyim wani guri yake mamaki ce za a ga mutum yana gudun cin haramu in ya an ya ga abu haramu ba zai ci ba ko mushi ko abin da yake ko kiya ce duk yana nisantar aikata haramu yace amma za ga bakin shi baya iya kare shi daga haramu kullun yana ciki yana wannan shi yasa hatta malaman jarh wa ta'dil malaman hadisi da suka ce wani mai rauni ne wani ku karbi ruwaya gurin shi wani ku nisance shi ba baka kullun suka saki bakin su kan mutane ba suna yi ne magana qadar al-haja iya bukata kuma idan ya zama na akwai maslaha ta addini ba haka kullum malamai suka zauna malamai na magabata suka zauna suka dinga kallaba mutane ba wani ku risance shi wani ku bishi wani kar ba haka suke ba an yi ne bisa bukata in mutum ba bai da riwaya ba ahalin riwaya ba ne ba harkan yake ma ba sa bi ta kanshi sai da dama wa zai tambaye wani abu na shi sabanin yanzu yadda wasu ke dauka cewa ai tunda ana jarhu wata adini to shikenan wannan abu addini kullun suka zauna kullun karatun su waye za su zaga waye za su bata in kai magana ce jarhu da ta'dil suke ba haka magabata suke ba inda haka magabata suke ba haka za mu ga littafin su Imam Ahmad Imam Malik Imam Shafi'i duk suna da manyan littafai da suka kunshi hadisi hadisan manzon Allah da bayanai na addini amma ba sai da tsarin littafi da za a gani cewa suka ne na malaman zamanin su to sai mun fahimci wannan sai mun kula da harshen mu harshe yana da
abu mai wahalar gaske irin wannan zamani da suke tsuken har ana ba da labari alqadi iyas wanda ya rubuta littafin ashifa sai da aka tunce shi da cewa bayahudi ne aka ce bayahudi ne me laifin shi wai din rana asabar baya fitowa dan ka bayahudi ne shi kuma zama yake yana rubutu sai aka ce bayahudi ne yahuda ne suke hutar asabar wallahi akwai irin wannan a zamanin nan na ji wani yana cewa ai Dr. Bashir Ali Umar dan bid'a ne ba ahlul sunna bane me dalili bai taba karantar da littafin aqida ba bai kuma din bid'a da yake kai ba bai kuma fadi shirka ba a'a bai taba karantar da littafin aqida ba wannan ne yasa yake mai dan bid'a malam wani dan bid'a me dalili ku duba littafin da yake karantarwa ai littafin wani ne abinda zaka faɗa ka kawo wani abu malmus kuma koda mutum yayi dan kuskure 1 2 3 ba ya zama manhaji kamar da Sheikh Islam Ibn Taymiyyah yake faɗa yace ba ma kuskure ba ko aiki na magabata wanda wancan yayi baya hada ya dauke ya zama manhaji kamar yanzu da wasu magabatan suka tsananta akan yan bid'a akwai magabacin da illahi ma da dan bid'a baya bi to wannan aikin nashi baya dauka ya zama manhaji kuma na kowa da kowa saboda kowane guri akwai yanayin shi da yadda yake Sheikhul Islam cikin Minhajus Sunnah mujalladi na 1 farko Minhajus Sunnah yana cewa kaure ta dan bid'a ana gina shi gurgurdan yadda sunna ta yadu gari da kuma yadda bid'a ta yadu a gari akwai garin da sunna ne gaba ɗaya garin ahlus sunna sune majority sune masu yawa ce to anan sai ka kaure ta dan bid'a saboda shi kansa dan bid'a aka kaure ta masa ba zai ji daɗin rayuwa a garin ba ce akwai kuma garin da bid'a ce ta bakarbi ita ce take da karfi ita ce sune a ko ina yace to nan ba za ka lazumta masa ya kaurace wa yan bid'a ba domin me duk bid'a ita ta biyawa a gari dan haka anan za a ruwa mai maslaha inda yake da maslaha ya kaurace inda ba maslaha ya kaurace kullun yan sai wani ya duro ya ce mana ai laifinka kai ka zama dan bid'a dan menene saboda ka je ta'aziyar wani ya an ganka an goku wani mutum ya mutu kuma shi ba ahlus sunna bane an ga kaje ta aziyar shi shikenan sai ce ka zama dan bid'a baya kallon meye manta meye abin da ya kamata magabata ba ka kurin sai jalakin ba sai sai amiri jami'a ce to irin waɗannan ayyuka na magabata ba a daukar shi zaman haji na kowa da kowa Imam Ahmad Imam Ahlus Sunna wal Jama'a yana kishin gida ka faɗi Ibrahim ibn Tahman in ban manta ba sai daga cikin malaman da suke da aqida irja yana kishin gida shi malami yana da aqida ta irja yana kishin gida ka ambace sai ya tashi ya zauna yace bai dace a ambace mutanen kware muna kishin gida ba shi ba wancan din yana da aqida ta irja amma me yasa Imam Ahmad ya girmama shi akwai da ni to dan haka irin waɗannan yana nan da yawa alqadiyya tuhumar da aka yi mai Alauddin Al-Attar almajirin Imam An-Nawawi ne malami ne a zamanin shi ba karamin malami amma akwai lokacin da ya zama yana yawo da takarda daga alƙali alƙali a cikin takardar ya ba da cewa wani musulmi ne mumini na gari ba kafiri bane da ita yake yawo da inda aka ce kafiri da shi sai ce gashi alƙali ma tabbatar da imani yana yin wannan ne dan ya kare kanshi daga abin da aka tunce shi sai da ita yake yawo kaga illa harshe ke to da haka muke yayi wannan abu na bakwai nisantar fitina da guje mata kamar yadda muka fara gabatarwa a cikin bayani duk inda kaga fitina iyayen ka ka guje mata hadithu Uthman ash-Shahab yana cewa ni da farqat as-sabqi mun ta bugul Muslim ibn Abi Bakr yana cikin gonar shi sai muka shiga wajen shi sai muka ce ka ji babanka yana bada hadisi akan fitina Muslim ibn Abi Bakr dan Abu Bakr ne Abu Bakr sahabi ne ka ji babanka yana bada hadisi kan fitina sai ce eh na ji Abu Bakr ta yana bada hadisi yana cewa manzon Allah yana cewa fitintu za su faru ala thumma taqulu fitna sannan fitinu za su kara faruwa sai manzon Allah ya ce wanda yake zaune ya fi wanda yake tafiya wanda yake tafiya yafi alkhairi bai da wanda yake gudu ko yake gaggawa a ciki ala fa iza nazalat aw waqa'at wannan ce in fitinun suka faru faman kana lahu ibnun falyalhaq bi ibnihi wanda yake da raquma a jeji jeje ta jeje gurin raquma shi zama shi waman kana lahu ghanamun falyalhaq bi ghanamihi wanda yana da dabbobi yana kiwon su manzo Allah ce koma je ji gurin dabbobin shi wa man kana lahu ardun falyalhaq bi ardi wanda yake da gurin noma ya tabu gona qala fa qala rajul ya rasulullah sai wani mutum ce ya manzo Allah ara'aita man lam yakul lahu ibl wala ghanam wala ard ya rasul ya wanda bai da raƙumi bai da awaki bai da gona ya zai yi sai manzo Allah ce ya'midu ila sayfihi ya dauko takobin sa فيدق على حده بحجر يدو دوتي داكو شي كيفن تقوم ثم لينجو ان استطاع النجا سنن ينمي تيرا ان جيا فتنا دان الله وند ي كرنت وانا حديث زي شيغا فتنا بوكو حرام زي شيغا فتنا راشي غا فتنا تازو شي نيما كو بالا بنجا ان شيغا منزا الله يتي دو تقوبين شي داكو شي كيفن تا يتيرا اللهم هل بلغت manzo Allah ce ya Allah na isar Allahumma hal ballagtu Allahumma hal ballagtu qala fa qala rajul yawna mutai tace ya rasulullah ara'aita in ukrihtu hatta yunqalaq bi ila ahli safayn aw ijl bi'atayn wani ce ya rasulullah ya idan aka takura ni aka kama ni da karbi aka kai ni daga cikin rundunonin da suke bada kamar irin mutanen da ake kama yanzu a shigar da su cikin wannan kuyoyin da karbi fa darabani rajulun bi sayfihi sai wani kuma yazo cikin abokan fada yazo ya tare ni da dakobi aw yaji usahum fayaqtuluni ko wani ya harbo mashi yazo ya kashe ni mana wannan yana tambaya rasulullah ni na ne cancin fitrar amma anzo an kama ni da karbi an kai ni ina cikin wadannan abokan gaban suka zo suka kashe ni qala fi manzo Allah ce yabu bi ismihi wa ismika wa yakunu min ashabin nar shi wannan da yema wannan abin shi zai dauki ni ya zama ta wuta bana in aka kashe shi yana cikin wannan yanayin shi ya kuɗa gurin Allah shi wannan bai ishe mu dinga gudun fitina ba mutun ya dinga huje mata hadisin Abu Zar a hadisin Abi Burda wannan hadisi da na karanta yana cikin Musnad Imam Ahmad da Sahihi Muslim da Sunan Abi Dawud hadisin Abi Burda yace na shiga gurin Muhammad bin Salama sai yace manzon Allah yana cewa sai yace manzon Allah yace inna hasa taqulu fitnatun wa furqatun wa ikhtilafu za a samu fitina da rarrabuwa da safani fa idza kana kadhalik manzo Allah yace in haka ya faru fitina da safani fa ati bi sayfika ufdan fadribu hatta yanqati ka dauke takobin ka je ka samu ruwan umu ka ta tara da takobin har takobin ya kare ya lalace sun majlis bi baitika sannan ka dage da kallon hatta ta'tiyaka yadun khati'a aw maniyatun qadiya wani wani hannu mai zulubi yayi ya kashe ka ko mutuwa ta zo ta kashe ka ka shiga fitina duk wannan ba annabi ne yake jan kanmu daga shiga fitina kuma daga cikin fitina kamar da muka faɗa faɗan musulmi da musulmi faɗan musulmi da musulmi shi yasa masu yin daba da sara suka da kalare da waye suna cikin hadari babba in fitina ma irin wanda ta zama zaka shiga ka shiga inda aka yadda ka dauka komi ka shiga kai jihadi jihadi kuma yana da sharuɗan sa da wajibi ba a yi jihadi yadda mutane suka zo kullu rana tsaka wani mu ya mutu yace jama'a ku zo hayya ala jihad ku zo mu jihadi yana da sharadai da dawamin da abubuwan da ake da yanda ake yi kuma yana nan ba karewa yi ba amma waɗannan abubuwa da muke gani yanzu suna faruwa da sunan addini a dauka kobi a sara wancan a kai wancan masallaci barbaki a kashe wancan wannan ba ya zama addini zalla ce in wannan ya faru ka lalata takobinka ka koma gida wani mai zulubi yazo ya kashe ka ko kuma mutuwa ta zo ta same ka wannan hadisi Imam Ibn Majah ya rawaito shi Imam Al-Albani cikin sahiha ya inganta shi abu na takwas lazimtar jama'a da shugaban musulmai luzumul jama'a wa imamul jama'a al jama'a gurin malaman addini su ne wanda suke kan gaskiya to kai lazimci su don wannan al'umma ba ta haduwa akan bata gaskiya tana cikin al'umman nan ba ta fita daga cikin dakan al'umma ta hadu kan abu to shiga anan jama'a kamar da muka faɗa wanda yake kan gaskiya Abdullahi dan Abbas yana cewa manzon Allah ya ce Allah baya hada al'umma ta akan bata wayyullahi ma'al jama'a sannan Allah yana tare da jama'a hannun Allah yana tare da jama'a dakan duk abin da yake al'umma wanda suke kan gaskiya suke to kan tare da su hadisi Muzaifatul Yamani wanda manzon Allah ya ce sharri zai faru bayan kaza sai ya rasulullahi in ba kowa ya zama manzo Allah ce ka lazimci jama'a musulmai idan ba jama'a ba shugaba manzo Allah ya ce to shikenan ka nisanci duk waɗannan rabe-rabe ka koma
koda gindin shiya ne an mutu da safi ka karka shiga cikin mu'tazila ko khawarij ko cikin murji'a ko rawabit duk manzo Allah ce ka ne san cewa in akwai jama'a da ke kan alkitabu wa sunna zama tare da su in babu ko ba ka je ka rubuci gina kana mota Allah an mutu ta zo hadisi yana cikin muslim abana tara shiganta da aiki na kwarai ayyuka na kwarai wannan ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa badiru bil a'mali fitanan ku riga fitina yin aiki ku riga yin fitintulo yin aiki ka fita in laylil muzlim fitintulo da zaka zo kamar da wundare tun zai waye gari musulmi kafin yamma ya zama kafiri ko yau kai yamma mu'mini kafin safiya ya zama kafiri sai su yi da ajili shi da wani abu na duniya to ku riga wannan fitintulo ta hanyar yin aiki na kwarai shi sa Allah ya ce walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khayran lahum wa ashadd tathbita aiki na kwarai yana kafe mutum da ka shiganta da lafiya shiganta da sallah shiganta da azumi sada zamanci sadaka yin alkhairi ka shiganta da wannan in kai wannan sai Allah ya tabbatar da kai amma in baka shiganta ba to sai wannan sai ma'ana zuciya ka shiganta da kai da wani kamar yanzu in baka shiganta da ambaton Allah da karatun alqur'ani to wannan waye kada yin shiganta da kai sai zan kaiwa TikTok kana bin wadancan sai ganka a Facebook ka shiga wancan group na alfasha sai ganka WhatsApp kana wancan duka in kai baka shiganta da alkhairi ba sai wani abu ya shiganta da kai wanda ba na alkhairi mun ga yadda na Khadija ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daukin da aka fara masa wahayi manzon Allah ya zo yana jin tsoro cike karka ji tsoro Allah ba zai tozanta ka ba kana sada zumunci kana taimakon wanda bai da shi kana sokabba kaga ayyuka na alkhairi sun jeranta masa wanda su ne kariya a gare shi to da haka mu a yayin fitina mutum ya shagalta da aiki na kwarai abu na goma na ƙarshe neman tsarin Allah daga fitina at-ta'awudhu billahi minal fitan neman tsari mun karanta manzo Allah ya umarta al'ummar sa da yin haka kuma manzo Allah yana yi da haka mutum ya yi Imam al-Bukhari ce babu ta'awudhu minal fitan babu neman tsarin Allah daga fitina yake hadisin Anas dan Malik wasu mujahidai sun tambaye manzon Allah sun har suka kure manzon Allah da tambaya babu 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 manzon Allah yana ba su sai ma'ana manzon Allah da ya fishi sai sayyidina Umar ya tashi ce radina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin rasula na'udhu billahi min su'il fitan na'udhu billahi min su'il fitan ce muna neman Allah ya kiyaye mu daga munanan fitintun Anas dan Malik da ya karanta wannan hadisi shi ma sai yace na'udhu billahi min sharri fitan muna neman Allah ya tsare mu daga fitintunu to wannan yana da matukar muhimmanci mutum ya yawaita wannan ibnu mulaika ibnu abi mulaika yana cewa Allahumma inna na'udhu bika an narji ala aqabina aw nuftada Allah muna neman tsari ka tsare mu kada mu koma kan digadigan wa dan kada mu koma mu fara cewa abinda muke da sako da banna ko kuma a jarrabe mu fara cikin fitina Allah ka kare ma'ana yana neman tsari lokacin da manzo Allah ya ga Ammar ibn Yasir ana yin ginin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallama kowa yana daukan bulo da shi biye ke dauka sai manzo Allah ya dinga karkade mai kasa yana cewa wai ha amma kai can amma taqatuluhu al-fi'atu al-baghiya wasu jama'a wanda suka bi sanar kan abin da yake na gaskiya za su kashe shi yad'uuhum ila al-janna wa yad'uunahu ila an-nar suna ma'ana yana kiran zuwa ga al-janna ma'ana aikin da Ammar yake sai da me hanya ce ta zuwa al-janna abinda suke sai hanya ce ta zuwa wuta da manzo Allah ya faɗa ka sai Ammar ya ce me a'uudhu billahi min al-fitan to wannan ya kamata mu yawe tauyin wannan addu'a Hafiz Ibn Hajar ya ce fihi dalilun ala ihbab al-isti'azati min al-fitan wannan hadisi yana nuna cewa ana son mutum ya dinga neman tsari daga fitina walau alima almar'u annahu mutamassikun fiha bilhaq ko da mutum ya san akan gaskiya yake ga fitina ta zo yana kan gaskiya to ya cigaba da ni kun ga Ammar ba manzo Allah ya ce wanda zan sanya su ne azzalimai amma bai ce a'udhu billahi minal fitan li'annaha qad tumdi ila wuqu'i ma la yara wuqu'u domin fitina tana iya kai mutum ya abinda bai dace ba to da haka yawaita wannan neman Allah ya kare mu daga fadawa cikin fitintunu to insha Allah ta'ala mu sanya dubu waɗannan matakai da waɗannan abubuwa to shine yadda ya kamata ka mu'amalanci fitina duk abin da yake na fitina ne mun tsarin Allah shagalta da aiki na kwarai kame bakinka sannan ya zamana ba duk abin da kaje zaka faɗa ba sai abin da ya zama alkhairi sannan ka kula da bin koyarwa alqur'ani da sunna duk inda Allah yace manzo Allah yace yi kokari ka dan baka samu malamai na kwarai ka kama su ka dinga ma'ana tafiya a bisa gargwadon abin da kike karantawa na sunna da fahimta kada ka zama mai gaggawa cikin lamarinka bi a hankali ko wani abu ka ji ka karanta bi a hankali kana roƙon Allah har Allah ya fahimtar da kai to in ka bi irin waɗannan matakai sai ka zauna lafiya sai kai rayuwa mai kyau ka gama ka je ka fadi da Allah cikin aminci da rahma abinda muka faɗa dai Allah ya ba mu lada wanda ya zauna kuskure Allah ya yafe mana ya ba mu ikon gyarawa wa bi hadzal qadri kifaya walhamdulillahi rabbil alamin
to kuma Allah mun gode kwarai da wannan muhabara da cike da fa'idoji da bayanai na ilimi alqur'ani da sunna da maganganun magabata don mu'amalantar fitina a zamanin da muke rayuwa Allah ya saka da alkhairi muna tare da wasu daga cikin shugabannin wannan cibiya tamu musamman shugaban majalisar amintattu ta darar salafiya malam yahya abdullahi al-kuri dan mu bashi dama dan ya tarihi akan wannan muhabara insha Allah kuma kuma
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da farko muna gode ma Allah madaukakin sarki da ya bamu damar wannan al'amari da aka shirya ake ta sanarwa kusan kwanaki da dama Allah ya tabbatar da shi kuma shi kansa doktor Allah ya ba shi iko duk da yanayin yadda hanyar tasu take kan gyara ana ta samun matsaloli kuma duk da aka yi daure Allah ya ba shi ikon kuma zuwa. Muna godiya Allah ya saka mai da abokan tafiyarsa da alheri a bisa wannan tafiya da suka yi mai matukar muhimmanci. Babu shakka duk wanda ya bibiyi ko ya saurari wannan karatun ko wanda zai saurara nan gaba wato wani paracetamol muka sha akan matsalar da muke cikin ciwon ta a yanzu. Muna fatar watakila gobe mu fita daga cikinsa. Kamar yadda malam ya ambata bayanai masu tsawo kuma ya yi kokarin takaita su matukar takaitawa. Domin kowace nukuta ɗaya daga cikin gaɓoɓin maganganun da malam ya yi ya zama muhadarar da za a tattauna a wannan awa ɗaya da rabi ko biyu da aka. Kuma wannan ya zama darasi ga ire-iren mu ɗalibai da cewa yanzu ya kamata mu mayar da akalar karantarwarmu ba zuwa ga rabbi ba zuwa ga yin wasu maganganu da iliya na cikin gida ba wadda kamar yadda malam ya ishara su ma fitina ce a mu mayar da kanmu zuwa ga matsalar da mutane suke a ciki ciwon da yake damun su daga cikin ciwon shine kamar yadda ya ambata shine Allah ya albarkaci wannan kasar musamman yankin arewacin Najeriya da matasa maza da mata kuma ana so a karkatar da wannan albarkar zuwa ga fitina. Su fitina kansu, su fitina sauran al’ummarsu. Laziman ne mu al’ummar musulmi a arewacin Najeriya mu tafi akan tsari, mu zama muna da tsari. Ba kuma wanda zai yi tsarin kamar yadda malam ya ambata sai dai malamai. Tunda mun samu kanmu a wani yanayi, arewacin Najeriya ne kaɗai a iya fahimta ta ba shi da tsari na shugabanci na arewa. Ba mu da murya ɗaya wadda muka yadda mu bi ta ko a take tafiya a tsarin da za a iya bin ta sai malaman. Kuma aka kawo wani abu yanzu ake so a raba mu da su. Aka halasta mana sunansu, mu kira sunansu mu zaga. Har ma ake cewa daga yanzu ma ba wani malami da za a sake yarda da in ittijahin da yayin mutane cewa a yi kaza ko a yi kaza ko a yi kaza. Wato ana cewa nan gaba jahilai ne za su jagoranci arewacin Najeriya, abinda suke so a yi shi za a yi. Allah kada ka jarabce mu da wannan. Idan laifukanmu ne suka jawo haka, to Allah mun tuba. Allah kubutar da mu daga fada cikin irin wannan ainihin yin. Ba sai na maimaita abubuwan da malam ya faɗi ba, duka kusan na bibi abubuwan da na taƙaita su zuwa abubuwa guda 22, daga ƙarshe kuma na taƙaita su zuwa abubuwa 5 wannan muhadara take magana a kansu. Na farko shi ne mu zama masu biyayya ga waɗanda ya kamata mu yi musu biyayya tun daga farko, tun daga gidajenmu iyayen. Allah ka saka wa iyayenmu da alheri. Ba su samu malanta irin tamu ba, wacce ta zama kowane kofar gida, kowane rediyo, kowane waya akwai malami. Amma sai Allah ya taimake su da suna kokarin bin malanta. Iya malanta da take unguwarsu, duk mas'uliyar da ta taso mai bai san abin da zai a kanta ba wajen malam zai ce mai da kyau kawai ko ba kyau. Zai bi wannan kalmar kuma zai ɗora iyalansa da ‘ya’yansa a kai. Duk wani wanda ya rayu shekara 40 zuwa yau, ya san ba a karatu ya karanta zama a dokin ƙofa ba kyau. Ba a karatu ya karanta ya san cewa cin abinci da hannun hagu ba kyau. Ba a karatu ya san cin abinci ta gaban wani ba kyau ba, ya san shi ne ta hanyar a gidansa ko an ce ba kyau bari, kuma sai ya bari. Ba zai yi dafe ba sun zai ci abinci sai suka zauna lafiya. Muna fassara ‘yan baya da cewa rashin nazari da rashin bincike. Wannan fitina ce ita kanta wannan ra'ayi. Ya za a yi ka auna kubuta da nazari? Komai nazarin da kai in baka kubuta ba ka samu salama ba, ai ba riba ce. Fi yawan ilimin da muke da shi a yanzu muke gani in ba mu samu kubuta ba a tsakaninmu da Allah, a tsakaninmu da zamantakewa, aka zauna lafiya, aka ɗora mutane a kan turu. Har za ka ji matasa sun fara sukan Malam Abubakar Mahmud Lumi rahimahullah cewa ma shi da'awar tashi ma akwai rauni, akwai matsala a ciki saboda bai tashi ya ɗauki takobi ya yi kashe-kashe. Akwai wanda ma mutulakan suke cewa shi kamar ma ba wani ahlus sunna. To sai in tambaye ka, bai kashe-kashe ba. Amma duk wannan taron da muke gani mai samara ce, yana daga cikin ribar da'awar Malam Abubakar Mahmud Lumi. Wannan abin da kake yi. Ƙarshen ta da walƙi kake yawo da Malam Abubakar Mahmud Lumi bai tashi ya yi da'awar. Da yanzu kana gidan Banjo, ba dan wannan yunkurin da Malam Abubakar Mahmud Lumi ya yi ba. Saboda haka ittiba'in nan da ake cewa mas'ala ce wacce take girmanta a rayuwar musulunci ita ce matakin farko. Domin ibtida' shi ne duk masifar duniya, babu abin da ya jawo masifar duniya kamar ibtida'. Ga abin da aka ce, ga inda aka tsayar da mutane, kai kuma ka ce sai ka wuce wajen. Allah kare mu daga fada cikin kirkire-kirkire a cikin addini. Na biyu shi ne ta yi magana a kan haƙuri a jumlace. Shi kanshi biyayyar da ba za ka yi da ba sai ka yi haƙuri, sai ka haƙurtar da kanka a kan bi. Allah ka ba mu haƙuri, musamman matasa, don Allah mu yi haƙuri. mun samu kanmu akan wani zamani an kai lokacin da malami zai yi bayani don a gyara ko karbi wani abu ya kawo ayoyi ya kawo hadisai ya sharhi ya bayani da Hausar da kake fahimta. An kuma samu kai a daidai gabar da muke rayuwa a yanzu da nan gaba ba a buƙatar bayani cewa za a karku. So mun yi bayanin da bayanin malamanmu ake yin amfani da shi ake kuma yakar mu. Da kafirin duniya suna yakar mu ne da kansu. Bayanan da malamai suke ta yau da gobe suna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya roƙa mu wannan al'ummar kuma Allah ya amsa cewa wani daga wajen al'ummar ba zai iya samun galaba a kanta ba sai dai fitina tsakanin su isu sai suka canza direction sai suka dawo suna hada mu fitina mu yi mu kasa nawa wannan fitinar ta ce. So idan ka fahimci abokin gabanka yana yin amfani da wani salo to ya kamata kai ma sai ka canza salo kuma ba komai bane zai kubutar da mu sai mun yarda da amanar da Allah ya dora a hannun malaman musamman malaman ahlus sunna. Wallahi ta kana neman su yi kuɗi kamar yadda kowa yake yi a kowace tafiya da ba daidai ba suna da hanyar da za su yi amma suka hakurta malam da abin da yake taso ne wani. Bana tunanin a jirgin sama ya zo kuma zai koma yanzu a jirgin sama zai zo bana tunanin haka kuma ya yadda ya ɗauki wannan hadarin daga nan har Enugu har Kwamishi har Lagos har ina haka suke yawo a cikin irin wannan yanayin hadari don me nan sauke nauyin da yake ainihin wuyansu. To wannan lokacin da za mu tunkara za a kai da ɗaliban shi da wanda yake sauraronsa da ire-irensu za su kai lokacin da a cikin gaba karatu ne za su ce jama'a karfin kara ba bayani a daidai wannan lokacin ya kamata ko su yi ko kuma ku yi kaza ba bayani sai mu domin bayanin akwai wani lauje a cikinsa kuma an aka kwance to inda matsalar take waɗanda suka zo da matsalar za su gane za su yi kasa. Saboda haka yana da muhimmanci mu hakurtar da kanmu akan biyayya domin haɗarin da muke tunkara ya jama'a nan gaba ya fi na baya yawa. Halin da muke kuma a ciki ire-iren malaman da ake magana malaman da za a yi koyi da su to kuma babu matsalar da aka samu kamar a yanzu mafiya yawan malaman nan wallahi babu shirin suna da magana ba wani malami da za a rasa yanzu a mayar da kamar shi kuma ɗabi'ar ɗaliban ilimi a yanzu wata fitina kamar yadda malam ya ambata ta rashin haƙuri ta same su shine da ka gaba karanta bulugul maram baka ma fahimta ba ka iya wani larabcin bari wa biba shikenan sai ka kafa majalis. Sai mutum ya sai waya mai tsada ya sai littafin da ba zai iya karantawa ba a ɗakin sai jera kanta sai fara intajin wa'azobi da karatu ta sai ka je YouTube sai ka gani shi fatawar da babban malami sai ya yi sati cika yana nazari a kanta kafin ya fito ya bayar shi kana buga mai waya sai ga ya fitar ma da fatawar ta a YouTube ta to dan Allah mu yi hakuri mu tsaya mu yi karatu. Ɗaliban ilimi na gaske sukan kwashe shekarun rayuwarsu har su mutu ba su yi malanta ba wasu sukan lazanta malantarsu tana zuwa ne bayan mutuwar malaminsu amma in dai malamin shi na da rai yana nan a majalisi yana karantawa shi ba zai taba bayan ma da lokacin da zai tsaya karantar da dawo da haka suka rayu malamin su ta bayyana ne bayan mutuwar malaman su dole ta sa wani ya koma ga su wani kuma ya zauna a nan kuma yi wani waje ba kowanne mu bane aka lazamta mu dole sai yayi da'awa sai yayi karantawa amma neman ilimi wajibin da yake kan kowa. Allah madaukakin sarki ya taimake mu da yin na uku shine a tasabbur da malami shine tantance kafin ka aikata ko kafin ka faɗi ka tabbatar magana haka take to ɗan uwa a daidai nan wani abin ko ka san haka yake kuma fa ba wanda ya lazanta ma sai ka faɗi
akwai gaskiyar da tafukar ku kai gaskiya ce amma tafukar wanda fito a bakin irinka wannan lazumin rayuwa ne zan buga mana misali a tafece kuna zaune da babanka sai ƙarya ƙarya ce sai ka ce baba ƙarya kake gaskiya ce amma tafukar wanda fito a bakinka sai dai ka bi wani sigar wani uslubin in zai yi mas'alarka ta gidanku da kai da mahaifinka sai dai ka sa kawunka ko baffanka su iya fuskantar ta akwai abin da ko ka tabbatar da shi kamar yadda malam ya ba da shawara zo ka samu malaman ka ga musu watakila ba su sani ba watakila ma kafin ka zo kai ka fahimce ta da shekaru shi ya fa fahimce ta amma ba a samu wajen saka ta bane na san da yawa daga cikin ɗaliban ilimi sun sani wata maganar malami fa uslubin ko kuma wani gaba ce ta tursasa shi ma wata maganar amma haka kawai da zai fito da wata maganar saboda hadarin da yake tare da maganar saboda haka mu yi hakuri har lokacin mu yayi sannan in mun kai mu yi wani abu mu yi in ba mu kai ba ko da mun tabbatar da shi ina ba da shawara kamar yadda malam ya jawo dalilai ga sunan da yawa akan waɗannan masaloli na hudu shine tafiya tare miki nisance rabar daga cikin rabar yana daga cikin abubuwan da suka kashe mana majalis suka kashe mana makarantu kai ba ka gama iya ba ka kwashe wasu ɗalibai daga inda za a koyar da ku har da kai da su ku iya yanzu wannan zaman da muka yi ina ma dai akwai irin wannan adadin mutanen da muke haduwa a gaban malami guda kullum ake karantar da musulmi ba sai ne yau ba Allah madaukakin sarki ka hada kan mu a ƙarƙashin wannan su kansu malamai su ma suna buƙatar da a yi musu nasiha kamar yadda malam ya ambata an raba kai da yawa neman a samu yayi yawa in wane yana yi ba sai kai ka yi ba kai ma zo a haɗu da kai a majalisun wane ai tafiyar tare nasarar da ake so a samu da guda ce shi ne abu gaskiya da ƙarshe dukkanmu mu taru a cikin aljanna shi ne kawai abin da ake yi shuhura a hanka wani abu ne daban ya zama wanda bai kai ma bai da daraja irin ta malanta ba an san shi mawaƙa nawa aka sani in ka wuna su darajar malanta ai su ba ma za ki ba ma karen da za a yi a wannan su kuma an san su to shaharar akan me za ka shahara akan alheri ko akan sharri malamai da dama da suke wasu sai dai ka ga littafin shi fa gane cewa kai malam wani fa ashe an yi irin shi a duniya mafiya yawan waɗanda suka shahara ba lalle ba ne iliminsu ya fi yawan ya fi na waɗanda ba su shahara saboda haka ‘yan uwa mu yi ƙoƙari duk inda za mu bayar da wani tawili da zai bayar da damar a haɗu a tafi da murya ɗaya fi alheri fiye da a samar da hanyar ainihin a samu saba na ƙarshe shi ne sai mun haɗa da roƙon Allah wallahi wannan abin da kake gani yana faruwa da abubuwan da suke tasowa sun fi ƙarfin mu ba dan ma addu'a wasu bayan Allah da wannan taron da ba za mu iya shi da in an ce ka fito daga kofar gidanka ba za ka iya fitowa sai mun yi ma kanmu addu'a Allah ka shiryar da mu Allah ka kare mu daga fitintunan da suke tasowa wallahi ba wannan kashe-kashen bane matsalar ma fitinar da ni na fitin so matsalar da na fi jin tsoro ita ce fitinar kowa yana kokari zuwa ma Madiba Muhammad Yusuf shi kadai irin bala'in da ya jawo da irin mutanen da aka kashe mu dubi irin abin da mutum daya shi kadai daga yankin Zaria irin wahalar da ya azabtar da mutane a Najeriya aka dinga tafiya a cikin Najeriya
mutum daya to me kake gani aka samu goma irin su mu diga abin da waɗannan mutane biyun irin bakin tantan da suka shafa musulunci idan kana yawo a Najeriya an waye garin akwai wuraren da zaka je zaka yi takeicin da ka zo wajen kai kana musulmi domin irin kyamar da za a nuna ma da kyarar da za a nuna ma kuma ba kowa bane ɗan uwanka ne wasu a ta gari suka jawo wannan kawai saboda suna son shahara kawai saboda suna son abin duniya domin malamin da ya ilimi don Allah kuma yake da'awa don Allah ba damuwar shi bane a san shi ko karatun shi damuwar shi shine ya fahimci gaskiya kuma waɗanda suka zo neman fahimtar gaskiya su fahimci gaskiya ta ƙarƙashin sa saboda ya samu ladan da yake cikin hadisin Ali bin Abi Talib saboda haka ɗan uwa dan Allah mu ji tsoron Allah wannan shine abin ƙarshe da za a yi duk wata hujja da wani zai kawo mu wani a Najeriya mu ta arewa ta yanzu ya taba ji a gurin wani saboda dai mu ba mu da yunwa ilimi a wannan Najeriya lokacin da ake tamsiri da wa'azin tilmi da sauransu suna da wannan uzuri amma yanzu da za a karantar da kai ilimi yanzu na so a ce hatta dalilan da malam ya kawo in fati ya ambaci muslim so kaza bukhari so kaza ahmad bin hanbali so kaza amma lokaci bai bayar ba mu ji ba a lecture nan na social da aka magabatan mu waka ce kawai wani mawaki zai makandamiya ko fitar da zama wa'azin gari kuma ka tarraba wani mutum ya zo yana sauraron ka yana kuka yana shashshika saboda ya ji wannan abu amma yanzu da muka samu dalili har inda magana take a littafin da take a wurin da take sai kuma mu zama mun fi kowa fantsari wato wallahi kuma da za a yi mana ta fita sauran saboda haka mu ci ribar zama da wa'annan malamai da Allah ya mana albarkarsu mu yi ƙoƙari su zama mana shaidar har su zama shaida a kanmu domin kowane mutum da ya zo ya jagoranta ta addini to yana daga cikin mutanen da a ranar lahira za a tambaye shi a kan san da ya cikin al'ummar da yake kira su zuwa ga Allah wace amsawa suke nuna Allah maɗaukakin sarki ka sa malamanmu su zama daga cikin waɗanda za su yi mana shaida a kan cewa mun bi Qur'ani mun bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan nake fatar Allah maɗaukakin sarki ya tara mu a gidansa na rahama kamar yadda muka haɗu a nan a su malamin za su koma gida Allah ya mayar da su gida lafiya sarar da iyalansu lafiya Allah ya saka musu da alheri Allah ya musu albarka Allah ya mai ilimin su albarka mu dukan mu muna roƙo Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon yin aiki da abubuwan da malamin ya karantar a nan da kuma fiye da haka sannan mun ji Allah ka ba mu ikon mu ma mu isarwa waɗanda su zo sun ji ba kana iya isar da wannan saƙon ta hanyar shawara ta hanyar magana na san masu mummunar aƙida ba su da irin waɗannan majalis ɗin wasu aƙidar ba a bayyana ta sirri ake yi amma sukan yi tallarta a tsakankanin hirar tattaunawa tsakaninsu mu siyar da alherin da yake cikinmu zuwa ga kowa da kowa addinin musulunci kira yake kowa ya shigo sannan mun ɗabi'antu da abin sifarka da kamarka da mu'amalarka ita ma wa'azi ne da zai sa mutane su yi irin abin da kake Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu wa subhanaka allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk
To mun saurari jawabi na ta'aliki madaidaici daga shugaban majalisar amintattu ta daular sarfiya malam Yahya Abdullahi Alkoyi Allah ya saka mu alheri kama kama akwai tambayoyi da ya kuwa suka rubuta sunan da yawa amma na ku zaɓi wasu musamman da suke da alaƙa da asalin matashin tattaunawar malam ya amsa su yadda insha Allah na wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah ga wata malam ya mutum zai yi da idan Allah ya jarabce shi da iyaye wanda ba sa son ci gabansa ko farin cikinsa
Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Wannan tambaya ce mai ban mamaki. Aci iyayen mutum ba ta san farin ciki shi ba ta san ci gaban shi. Ina kira ga mai wannan tambayar ya tsaya ya rufu. Yayi tunani dogo. Sai wahala mutumin da iyayen da suka haife mutum zama ba sa san ci gaban shi ko ba sa san farin ciki shi. Yadda aka yi akwai kuskuren fahimta daga gare shi ko daga gare su. Shi ta ɓangaren shi ya zama shi ya ɗauka cewa hakan ne, ko kuma su abinda suke ganin ci gaban shi ne, shi ba shi yake ganin ci gaba ba. Da haka tashin farko zan ce yana da kyau ya tsaya yi tunani sosai. Idan kuma har abin ya zama haka, to ya bi su a sannu su raba lafiya. Ma'ana muƙaddara hakan ne, ba sa san ci gaban shi, ba sa san farin cikin shi, to kakai faɗa da su. Kullum ina maimaita wannan kuma ina faɗa, iyaye, uwa da uba, girmansu ya wuce yadda ke bari. Ka duba hatta suna kakanni sai da Allah ya yi magana, sahibuhuma fi duniya ma'rufa, har suna kakanni cikin kyautata musu. Kissan Juraij wanda ke cikin Bukhari ba karamin darasi ba ne, ta yadda bawan Allah ne mai bauta wa Allah da tsoron Allah har guri ne na ibada, yana sallar sallah yake yi mahaifin shi ta kira shi bai amsa ba. Su malamai suka ce sallar nafila, suka ce a shari'a su ya halatta amsa. To almuhim da yana sallah ta kira shi ya ji a zuciya ce ce Allah sallah ta ko aiki na ya ci gaba da sallah ko kiran mahaifiya ta ci gaba da sallah. Daga baya da ta ji zafi ta ce kada Allah ya kashe ka sai ka yi ido huɗu da macen banza, kuma sai da Allah ya amsa wannan addu'a. Ibada ce ki. To da haka iyaye suna da girma. Ni abinda zan ba wannan shawara, ka bi su a sannu, ka yi haƙuri, ka ba tafi akan ba sa san ci gaban ka da me, to amma bi su a sannu. Duk yadda za ka yi karka yadda ku ɓata, karka baƙanta musu, karka munana musu, yi musu addu'a alkhairi wala'alla su shiryu ta hanyarka. In ba su shiryu ba suka ci gaba da wannan karamu da su lafiya, za ka je wurin Allah ba tare da Allah ya kama ka da komai ba. Amma in ka ce zan fantsare zan ɓata da su, to kai kuma za ka gaba da jarraba a rayuwa, ba lallai Allah ya kiyaye ka ba. Yi wannan shi ne shawarar da zan banka wajen ku.
Wannan ta ce alagamata malam, ni ina neman addu'a ne na zaman lafiya tsakanina da mijina. Mun kasance shekarunmu goma da aure, amma har yanzu ba mu fahimci juna ba.
To, dama dai mai tambaya ta ce tana neman addu'a. To, muna miki addu'a Allah Maɗaukakin Sarki ya ba ku zama lafiya da mijinki. Ya Allah, muna tawassuli da wannan ibada da muke ciki, Allah ka ba su zama lafiya da mijinta. Ban san irin hanyoyin da kika bi ba da matakan da aka bi wajen ganin an samu zama lafiya. Amma dai yadda aka yi tunda har an yi shekara goma, alamu na nuna cewa in aka samu ɗan daidaito ko ya yake za a ci gaba da zama. Don haka ki ci gaba da kamar yadda kika nema a take ma, ki ci gaba da addu'a, ki yi ƙoƙari kuma ki gano meye matsala. Da yawa saɓani da ake samu tsakanin miji da mata, ko tsakanin abokan zama, ko tsakanin mutane da junansu, wanda ake zamantakewa rashin fahimta ne. In ka fahimci mutum, ka fahimci yadda yake, to sai kai ƙoƙari ka zauna da shi. Abinda ka san baya so sai ka kiyaye. In abu ba wajibi ba ne, ba Allah ne ya ce dole sai an yi ba, ba manzansa ne wajabta ba. Kai ne kake so, ko ke ce yake so, amma shi baya so, ki haƙura da shi. Sai Allah ya canza miki da wanda ya bi alkhairi. Ba za a ce ki bar addini ba, ko ki aikata haramun, ko ki bar wajibi, amma duk abin da yake bai kai wannan ba. Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala cikin bayanan shi yana cewa inna min al-mustahabbi tarkul mustahabbi mu'aqqatan bi ta'lif al-qulub. Yana cikin mustahabbi ka bar abin da ma mustahabbi ne a shari'a dan hada zukata da samun daidaito. Ma'ana kaddara ma abin da zaka yi mustahabbi ne shari'a za ta baka lada, amma in ka yi shi zai wargaza al-umma. To ka bar shi zuwa wani lokaci a mustahabbi ne. To ina kuma ga abin da yake na zamantakewa, da haka ki kokari ki gano matsala, ki gyara iya abin da zaki gyara, ki ci gaba da roƙon Allah ya nusashe shi abin da shi ma zai amfane shi, sai kiga Allah ya daidaita tsakaninku wannan alƙawari da Allah ya faɗa in yurida islahan yuwaffiqu Allahu bainahuma wannan yana nan fa indai miji da mata alkhairi suke so to Allah zai daidaita tsakaninsu wallahu a'lam
to wannan yace mallan ina so a ƙara karanta mun addu'an nan ta neman kariya daga musiba da fitinan duniya Allah ya saka da mara da alkhairi
a cikin irin addu'an da muka ambata akwai a'udhu billahi minal fitan kamar yadda Huzaifatul Yamani ya faɗa wallahi kuma yana tambayar kila addu'a ta ƙarshe da muka karanta ta Ibn Abi Mulaika Allahumma inna na'udhu bika an narji'a 'ala a'qabina aw nuftana اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن أو نفتن وأنا استعدت أن ابن أبي مليكة أما قد أقول أنه أعوذ بالله من الفتن اللهم إني أعوذ بك من الفتن اللهم إني أعوذ بك من الفتن يعني وما قد أقول أنه والله أعلم
كما يتكلم الشيء لهم كرمتا على إن شاء الله يتشفي wannan yana cewa Allah shi ka mutum malam mutum ne ya kunci kansa cikin fitina ta ɗan garkuwa da mutane a garin su da zai iya hijira wato ya kaurace wa garin ya kuma wani wuri
to ya danganta ga yanayi idan akwai yadda za su haɗu su iya kare kansu daga wannan fitina ta shige ba ko shi za a ce kowa ya gudu ya bar gurin ba ka gudu ma za su iya biyowa amma in yanzu babu yadda za ka yi babu yadda za ka yi ba za ku iya haduwa ba wala Allah ba ku da makami irin nan wala Allah ba ku da yawa irin nan wala Allah ba ku da kaza to ba za a ce kuma ka zauna kana gani a ci mutuncin ka a kashe ka a bata dukiyar ka ba amma dai kullum mu sani shi addini na musulunci ya ba mutum dama ya kare dukiyarsa ya kare jininsa ya kare mutuncin shi kuma duk wanda ya tafi wajen kare wannan to yayi shahada yana da kyau mutane su fahimci wannan in har akwai yadda za mu kare mutuncin mu da dukiyar mu da jinin mu to Allah bai hana mana shi ba a shari'a akwai abin da ake kira dafu sa'id ije mabandaci wanda zai yi banna makashi haka idan mutum ya kashe wanda zai kashe shi to a shari'ar musulunci jinin shi ya tafi hadaru ya tafi a banza da haka musulunci bai yarda kai musulmi ka yi tafiya sototo a ci mutuncinka a taɓa dukiyarka a taɓa wannan musulunci bai yarda shi in ba za ku iya ba kamar yadda na faɗa to ba da ku hijira ba da bi zuwa inda za ku je ku yi ƙarfi ku samu tanadi da me ku zo ku karɓi garin ku Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala yana daga cikin fatawomin shi da aka yi mai ca a duniya shi ya ba da fatawa cewa mutanen Palestine su hijira yace su koma wasu garuruwan na musulmi su haɗa kansu su yi ƙarfi su da su ƙarfi kafu su amma shi yana ganin ba shi ci mai zauna a ita kashe wasu malami bai yarda da wannan batun ba sun mai ta shi kuma shi yace a ya za a yi mutumin da ya amfi ƙarfin ka kuma kashe ka ake an hana ka addini an hana ka komai to ya za ka zauna kuma kai ana ta kashe ka shi ke ai shi da yace a yi hijira ba yana nufin a kyala mabannatar su kuma mai kasa zauna so yace a je a yi tanadin da za a zo a karɓa to kamar irin wannan ne in ba yadda za ku ba za ku iya kare kanku ba hukuma abin ya fi karfin ta ba za ta iya kare ku ba to ba za mu ce kamar yadda muke jin labari labari muke ji a wasu garuruwa na irin yadda mabannatan za su shigo gari su lalata da mata su fita ana kallo wai dan a zauna lafiya da su mutum yana gona ko yana kobar gida wani fasiki fajiri zai je ya lalata da iyalan shi ko da ƴaƴan shi yana gani in ma zai tafi mai rakiya kaga wannan kuma ai ya saba addini wannan mutuwa mutuwa ta ce alkhairi da wannan rayuwa to ba za a ce ka zauna haka ba idan har ba za ku iya kare garin ku da al'ummar ku da meye ba sai ku yi hijira ku je inda za ku yi tanadi da meye ku zo ka karɓi garin ku amma in za ku iya to ku tsaya ku yi in kuka mutu kun yi mutuwar shahada ubangiji Allah ya kare
akan sallah muna godiya a farko da ƙarshe a kan wannan gudunmuwa da kaba wannan cibiya ta dara ta tafiya wajen gabatar da wannan muhabbara Allah ya saka da kai kuma Allah ya mishi ku lafiya kamar da ku zo lafiya dukkanin mahalarta cibiyar tana muku murna tana muku yabo da godiya a kan haɗin kan da aka bayar na saurare Allah kuma ya amfanar da mu da dukkan ababen da muka ci. sauran tambayoyi wanda ba amsa ba insha Allah zan rika su zuwa ga gidan Tigo na Albani TV suna da shiri na musamman mai suna Fatawa daga Darul Hadith za su amsa wannan tambayoyi insha Allah a wani lokaci cikin lokuta
na da ke shirin na nan da ke da shirin
ana yin shirin ne ranar Lahadi ko mashi zan yi tunanin gaskiya ta fara to sannan kuma kamar da aka sani wannan cibiya tana cigaba da gabatar da karatuka a yau da kullum akwai darussa da ake kusan kullum a wannan waje Sahihul Bukhari Sahihul Muslim Zadul Ma'ad Tariqus Salihina Riyadus Salihina da tafsirin aqida shari'a na al-ajuri as-sunna na Ibn Abi Asim karatuka iri daban-daban waɗanda suke ko dai na mahalarta kowa da kowa ko na ɗaliban ilimi ko na maza da mata ko na mata zalla duka akwai su kuma akwai timetable comprehensive na dukkanin waɗannan darussa muna ci gaba da isar da wannan sako ga ƴan uwa ɗalibai ƴan uwa musulmi ahlu sunna da sauran masu sha'awar ilimi na addinin musulunci cewa su taho mu haɗu mu ci albarkar wannan ainihin gajiya ta ilimin musulunci da ake karantawa a wannan waje da fatan kowa zai koma gidan shi lafiya muna godiya ga yau gabaki ɗaya nake cewa وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله